له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بايحك يا إخواني من سلم على دين المسلم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجر ما شو قبل من أصبتي نا أصبت كشي واندي كي كرم حكومة دالة نتاري النيجيريا شو قبا نقنجر لكتوشي مسلمي na wannan asibiti da dukkan sauran mahalarta, barkanmu da haduwa a wannan safiya ta Lahadi 16 ga watan Rabi'ul Tsani, hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam 1440, wanda ya daidai da 23 ga watan 12 a shekara ta 2018 miladiya. Kamar yadda dan uwa mai gabatarwa ya faɗa, mun haɗu a wannan safiya ne don yin faɗakarwa da tunatarwa bisa ga mahanga ta addinin musulunci game da mahimmancin haɗin kai da kuma ƴan uwantaka. Ko shakka babu haɗin kai a musulunci da ƴan uwantaka a musulunci wani babban jigo ne. Idan za a yi magana akan musulunci, in a takaitaccen tarihi ne, yana faruwa daga aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a matsayin ƙarshen annabi kuma cikamakin manzanni. Amma idan za a yi magana akan musulunci da faffaɗan ma'ana da dogon tarihi bisa ga doguwar mahanga, to wannan abin yana faruwa ne tun daga saukowar annabi Adam alaihi salatu wa salam zuwa ga wannan duniya. Domin addinin musulunci shine addinin da Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko dukkanin annabawa da shi, kuma ya saukar da dukkanin littattafai don tabbatar da shi. Qur'ani ya yi mana nuni zuwa ga haka bisa ga harasan waɗansu daga cikin annabawa wanda suka yi tutiya da musulunci. Idan na ce tutiya, ina nufin suka bugi kirji suka ce su musulmi ne, wanda kuma hakan ne. Idan muka ɗauki tarihin annabi Ibrahim, uban annabawa, Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya gaya mana cewa shi ne ya raɗawa dukkan wani wanda ya zo bayansa sunan musulmai. Shi Allah ya fara tallatawa cikin zuriyarsa addinin musulunci kuma ya karɓa. Idza qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin. Ubangiji ya ce da annabi Ibrahim, ka musulunta ka miƙa wuya, ya ce na musulunta na miƙa wuya ga Ubangijin talikai. Da haka Allah ya ce, millata abikum Ibrahim huwa sammakumul muslimina min qabli. Tafarkin babanku ne Ibrahim, wanda shi ya rada muku sunan musulmai tun kanku zo duniya. Annabi Ibrahim yana tutiya da wannan har a lokacin da yake gina ɗakin Ka'aba da umarnin Ubangiji, kuma yana kamun kafa da wannan zuwa ga Allah ne ya karɓa masa shi da ɗansa Isma'il. Wa idh yarfa'u Ibrahimu al-qawa'ida min al-bayt wa Isma'ilu rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim rabbana waj'alna muslimain laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Bayan tudewar annabi Ibrahim, an samu annabawa da yawa, wanda a takaitaccen tarihi an samu annabi Yusuf. Annabi Yusuf alayhi salam shine zakakurin annabin da ya fita daga cikin zuriyar gidan Yaqub cikin ƴaƴansa guda 12. Shi shi ma lokacin da zai bar duniya cikin abubuwan da yake nanatawa shine batun musulunci, batun musulunci dan yin aiki da wasiyar kakansa da babansa. Kakansa Ibrahim, babansa Ishaq da kuma Yaqub da Isma'il, domin Allah ya gaya mana cikin wasiyoyinsu sun ce ƴaƴansu su yi musulunci. Wa wasa biha Ibrahim banihi wa Yaqub ya bani inna Allah astafa lakum ad-din fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ibrahim da Yaqub sun yi wa ƴaƴansu wasiya suka ce, ya ku ƴaƴanmu, ku sani Allah madaukakin sarki ya riga ya zaba muku addini, kada ku yadda ku mutu in ba akan musulunci ba. Shine ma Allah yake gwaba wa Yahudawa waɗanda suke tuciyar wani addinin da ba na musulunci ba, yake am kuntum shuhada'a idh hadara yaqub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abadika ibrahim wa isma'ila wa ishaqa ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. Ku da kuke tuciyar wani addinin da ba na musulunci ba, shin kuna nan ne lokacin da mutuwa ta riski a ko yana shimfidar ajali zai mutu, yake cewa da ƴaƴansa me za ku bauta wa in bayan na bar duniya, dan ya ji ta bakinsu ya ga cewa tarbiyyar da ya musu da abin da ya dora su akai za su dore har bayansa. Suka ce za mu bauta wa Ubangijinka, Ubangijin iyayenka Ibrahim da Isma'ila da Ishaqa, Ubangiji kwaya ɗaya, mu mun musulunta mun miƙa wuya zuwa gare shi. Annabi Yusuf ya fita daga cikin wannan zuriyar, da haka shi ma lokacin da ajali ya zo masa ya yi tutiya da musulunci, kuma ya roƙi Allah ya karɓa masa ya kuma karɓi rayuwarsa akan musulunci. Cikin addu'o'insa da ya yi, rabbi qad ataitani min al-mulk wa 'allamtani min ta'wil al-ahadith fatir as-samawati wal-ard anta waliyyi fi ad-dunya wal-akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis-salihin. Yace, ya Ubangiji, lallai ka bani gawurtaccen mulki, ka sanar da ni fassarar mafarki, kai ne makajin sammai da ƙasai, kai ne majibincin al'amarina a duniya, ka karɓi rayuwata ina musulmi, ka riskar da ni da dukkanin bayinka na ƙwarai. Bayan shuɗewar annabi Yusuf a tarihi, zakaƙurin annabin da ya fita cikin zuriyar Banu Isra'il shi ne annabi Musa alaihi salam. Annabi Musa ya yi tutiyar musulunci, kuma ya tallata wa dukkanin Banu Isra'ilawa cewa su zama musulmai. وقال موسى يا قوم ان كنتم امنتم بالله فعليه توكلوا ان كنتم مسلمين. النبي موسى yace, ya ku mutane na, in daga ce kun yi imani da Allah to da shi za ku dogara in ku musulmin ƙwarai ne. Littafin da annabi Musa ya zo da shi shine littafin At-Taura. Duk annabawan da suka yi aiki da At-Taura Allah ya kira su da suna musulmai. Annabi Musa shine farkon annabin da ya zo da At-Taura, amma bayan shuɗewar su annabawa da yawa sun zo sun yi aiki da ita, sun jaddada ayi aiki da ita, sun kira mutane zuwa ga yin riko da ita, kuma Allah ya kira su da cewa dukkanin su musulmai ne. Inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur yahkumu biha an-nabiyyuna alladhina aslamu lilladhina hadu war-rabbaniyun wal-ahbaru bima istuhfizu min kitabillah wa kanu alaihi shuhada. Allah madaukakin sarki yace, mu muka sakko da At-Taura, wanda dukkanin annabawan da suka musulunta sun yi aiki da ita, da manya-manyan ɗaliban su masu tarbiyya, da kuma dukkanin waɗanda suke gwanaye wajen yi wa Allah ɗa'a, sakamakon amanar da aka ba su na cewa su rike wannan littafi kuma su tsare shi, kuma su ɗin kansu sun kasance shaidu ne a bisa ga haka. To wannan a gurguje a gurguje, idan muka kalli tarihin musulunci tun daga farkon duniya kenan kawo al'ummar ƙarshen zamani, wannan al'umma da Allah subhanahu wata'ala ya raɗa mata suna ɗaya bisa ga aiko jerin annabawa daki-daki da littattafa mabambanta a lokuta mabambanta, Ubangiji subhanahu wata'ala ya ɗora mu a kan tsari guda don mu samu haɗin kai, don mu dunƙule mu samu ƴan uwantaka, don mu samu sukuni da natsuwar yadda za mu bauta wa Allah subhanahu wata'ala. Shi yasa a wasu wajaje na Alƙur'ani Ubangiji ya yi mana kira baki ɗayanmu tun daga farkon al'umma har ƙarshenta, ya ce wa anna hadhihi ummatukum ummatun wahida wa ana rabbukum fa'budun. Ku sani duk wannan jerin tarihin da aka ɗebo muku tun daga annabawan farko zuwa na ƙarshe, al'ummar ku ce al'umma bai ɗaya, ni kuma ni ne Ubangijinku, in ji Allah ku bauta mu. A wata ayar wa anna hadhihi ummatukum ummatan wahida wa ana rabbukum fattaqun, wannan dukkaninsu da kuke ji al'ummar ku ce baki ɗaya, dunƙulalliya tsuntsiya maɗaurinki ɗaya, ni ne Ubangijinku, ku kiyaye dokoki na, in ji Allah. Za mu fahimci mahimmancin haɗin kai a addinin Musulunci a karon farko ta fuskar yadda Allah yake tanana ta yinsa ga dukkanin annabawa da kuma dukkanin shari'o'i, domin yana daga cikin hanyoyi a irin koyarwa ta addinin Musulunci da ake gane mahimmancin abu ya zama kowane annabi ya zo da maganar wannan abin. Yanzu kun ga girman tauhidi na daga cikin abin da ke nuna mahimmancinsa, ba wani annabin da bai magana akan kadaita Allah ba, tare da bambancin zamaninsu da bambancin lokacinsu da bambancin yarurrukansu da garuruwansu, amma kowane annabi yana cewa a bauta wa Allah shi kadai, kowane annabi yana cewa kada a yi wa Allah shirka. Shine Allah ya ce wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budu Allaha wajtanibu at-taghut, kowace al'umma sai da muka aiko mata da manzo da sako iri guda, a bauta wa Allah, a nisanci bautar wani Allah. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. بما أيكو من زوبك هفنك ألا ينا مجانا دا النبي محمد صلى الله عليه وسلم يشي فاشي سيدة مكي ونم من زن وحي شوايا جايا ومتا ننسى باب فوانا أبن بوتا دا جسيا دا شنشنتا إنباء الله با. كما الله مدعو تنسر كيشي ألوك تشيو داوكم كنونا ومتا نجرما دا حتى لنين شركا. ولقد أوهي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليهبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. من يمك وهي من يو أن بان دفت قباتيك وهي كوا إن ديكك يدكك يشركا وأيكم قضاك لا لا شكم ذاك زموجك تابقوها سارا رمباي. فهكا إذا مك لو تسلى زام ذكوان عن نبي تكين شريئة أقيم مجانا سلى. Idan muka ce magana sallah, ba muna nufin a zahar la'asar magriba isha ba, sallah takan bambanta daga annabi zuwa annabi, daga lokuta zuwa lokuta, ga duk wanda ya san tarihin Isra'i da Mi'raji kamar yadda hadisai suka koyar suka karantar, lokacin da annabi ya tafi sama don ya karko sallah daga wajen Allah, manzo Allah yana saukowa daga saman bakwai da ya zo sama ta shida da annabi Musa suka haɗu. Annabi Musa ya masa lale maraba ya ce me kuka tattauna da Ubangijinka, me ya baka? Sai ya ce ya bani sallah in kai wa mutane na sau guda 50 a wuni. Sai Annabi Musa ya ce da shi a'a, koma a rage maka, ni an bani irin haka na kai wa bani Isra'ila ba su iya ba. Kaga wannan ya tabbatar da cewa a shari'ar Annabi Musa akwai me? Sallah. Annabi Ibrahim ya ce rabbi ij'alni muqimas salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah ka sanya ni in zama mai tsayi da sallah, cikin ƴaƴana ma a samu masu tsayi da sallah, ya Allah ka karɓa min addu'ata. Nana Maryamu uwar Annabi Isa, Allah yake da ita tayi sallah, wanda wannan ya nuna cikin shari'ar ɗanta akwai sallah. Ya Maryamu kunuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Haka bani Isra'ila ya ce wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Haka an muka koma azumi, duk shari'o'in annabawa akwai azumi, tare da bambancin lokaci da bambancin wata da yanayin azumin ma za a iya samun bamban, amma dai akwai azumi a kowace shari'a. Shi yasa da Allah zai wajabta mana azumi sai da ya mana tsokaci, kar mu ɗauka mu ne farau kafin mu an yi. Kutiba alaikum siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. An wajabta muku azumi kamar yadda aka wajabta wanda suka gabace ku don ku kiyaye ka'idoji da dokokin Allah. النبي إسماعيل قال له وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضية. فليد إلى إيران وأن الله كما لم مسلم في سكة ينا دقا شكين هن يدعك بي أغانا مهم منشن أبو الله يتطور أن بعد وأن أبو fita maimaita wa mutane, fita jan hankalinsu, fita dallaga musu. Ayoyi a At-Taura su faɗa, a Injila su faɗa, a Zabura su faɗa, a Ƙur'ani ma su zo su faɗa. To in muka kalli haɗin kan al'umma za mu ga ya ɗauki irin wannan salo. Ba wani annabi da bai wa mutanensa magana a kan haɗin kai ba. Ba wani annabi da bai nuna wa mutanensa ƴan uwantaka ba. Babu wata shari'a daga cikin shari'o'in da Allah Maɗaukakin Sarki ya turo wanda ba ta hana rarrabuwar kai ba. Shi yasa za mu ga a cikin Ƙur'ani Allah yana ta zargin waɗanda suka raba kai, yana ta zargin waɗanda suka ƙi haɗa kai su yi ɗan uwantaka alhalin addininsu ɗaya, cikin Yahudawa da Nasara da dukkan sauran al'ummomin da suka wuce a baya. Kuma Allah yake nuna mana mu kar mu zama kamar su, mu kar mu zama kamar su, mu kar mu zama kamar su. Ubangiji Maɗaukakin Sarki ya fara cewa ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ku waɗanda suka yi imani, ku ji tsoron Allah, maƙurar jin tsoronsa, kar ku yadda ku mutu sai kuna musulmai. To wannan kalmar ta musuluncin a ita Allah yake so a haɗa kai. Shi yasa sai da ya fara buɗe mana ita, ya fara ambata mana ita, sannan aya ta gaba sai ya ce wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ku yi riƙo da igiyar Allah baki ɗayanku kada ku rarraba. Me yake igiyar Allah? Duk fassarar da za a yi mata za ka ga tana komawa ne zuwa ga musuluncin. Wasu malamai sun ce igiyar Allah ita ce Ƙur'ani. To Ƙur'ani dai ba shi ne musulunci ba? Me ya zo da saƙon musulunci in ba Ƙur'anin ba? Masu magana suka ce ai ba a raba hanta da jini. Da haka in ka ce Ƙur'ani ka ce musulunci kamar abu ɗaya ka faɗa. Da haka Allah Maɗaukakin Sarki ce mu riƙo da igiyar Allah gaba ɗayanmu kada mu rarraba, bayan ya kira mu da sunan musulmi. Waɗansu malaman suka ce a'a, abinda ake nufi da igiyar Allah shi ne kalmar shahada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. To ita ma dai ba ita ce musuluncin ba? Waɗansu malaman suka ce a'a, igiyar Allah shi ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma'ana mu yi riƙo da shi ƙanƙan, mu bi shi sau da ƙafa, kada mu saba masa. Shi ma dai za ka ga duk kusan abu ɗaya ake maimaitawa. Ubangiji subhanahu wa ta'ala sai ya ce da mu wazkuru ni'matallahi alaikum, ku tuna fa ni'imar da Allah ya muku ba ƙarama ba ce. Iz kuntum a'da'an, ada kuna maƙiyan juna, fa allafa baina qulubikum, sai Allah ya zo ya haɗa tsakanin zukatanku. Fa asbahatum bi ni'matihi ikhwanan, sai kuka wayi gari sakamakon ni'imar Allah kuna ƴan uwan juna. Wa kuntum ala shafa hufratin minan nari fa anqadhakum minha, da ku kuna gab da fadawa wuta a gabata, sai Allah ya zo ya tsamo ku. Sai ce kadhalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun, irin haka Allah yake muku bayanin ayoyinsa don ku shirya. To wannan ayar cikon ƙarshenta yana labarta mana wani tarihi ne da tsokaci ne yadda mutane suke a duniya kafin zuwan musulunci, musamman a gajeren tarihi na shi addinin musuluncin, shine zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama har zuwa ƙarshen duniya. Lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya bayyana, ya yi hijira daga Makka ya koma Madina, ya je ya tarar da mutanen Madina. Asalinsu family ɗaya ne, ƙabilar Ausu ne da ƙabilar Khazraj, wanda da Ausu da Khazraj wa da ƙani ne. Allah ya yi wa zuriyarsu albarka suka hayayyafa, kaga in gida ɗaya ne ciki ɗaya. Amma suna yaƙi sama da shekara 75. A wani magana ta malaman tarihi suka ce sama da shekara 300 suke yaƙi, gidansu ɗaya, uwa ɗaya, uba ɗaya. Amma duk shekara akwai ranar da suke warewa a fita bayan gari a je a raba raini a yi faɗa. Tsawon wannan shekarar in aka yi wannan yaƙin sau ɗaya, in aka dawo waɗanda suka mutu a binne, waɗanda aka raunata a yi jinyarsu, dukiyar da aka rasa da abin da aka ƙwaƙƙona a zo a sake gyarawa, a tanada, a kintsa, a sake nema, manufar kawai shekarar ta sake dawowa a sake gwamna yaƙi. Haka suke shekarar su 75 ko shekara 300. Manzo Allah ya zo ya tarar da su a wannan yanayi. Amma da sakamakon musulunci sai da suka dawo suna son juna, suna ƙaunar juna. Ila wani ya ce to ba yaƙin ba malam ne ya jawo yaƙin? Jahiliya ce ta jawo yaƙin. Rashin shiriyar musulunci da rashin yadda da Allah guda da kuma rashin aiki ma da hankali irin wanda Allah ya yi wa ɗan adam. Domin ko lafiyayyen hankali in muka cire nasosi na shari'a zai nuna maka ka zauna lafiya da al'umma, ka zauna lafiya da ƴan uwanka musulmi, ku haɗa kai. Domin in an yi hakan kai kanka sai ka fi jin daɗin rayuwa, su ma sai sun fi jin daɗin rayuwa. Wa'incin Larabawa da suke gwabza yaƙi shekara 75 ko shekara 300, ko kun san me dalilin faɗansu? A ƙololuwar abin da malaman tarihi suka faɗa na faɗan, ƙwan kaza ne wani ya taka ya fasa kazan wani. Kawai wani ne ya taho bai san kaza ta yi kwanci ta zuba ƙwai ba, kawai ya taka. Wannan ƙwan da ya taka shi ya ja yaƙin shekara 75 ko 300. Da tafiya ta yi tafiya, ‘ya’ya da jikoki suka zo, su da ba su san ma asalin tarihin ba, su kawai sun gaji yaƙi. Ba ma sa tambayar ya aka yi aka fara yaƙin, me ya jawo yaƙin. Wannan kuma shi ne abin da yake rayuwa ba wai a cikin al’ummar Larabawa kaɗai ba, a duk al’ummomin duniya a wannan lokacin da babu musulunci haka al’amarin yake. Za ka fara mutane ɗan uwan juna, dangin juna, amma suna yaƙe-yaƙe. In ka zo Afirka haka za ka samu, in ka tafi Turai haka za ka samu. Duk duniyar a wannan yanayi take a wannan lokaci. Allah yana haska mana irin bala’in da muke ciki a da sakamakon musuluncin Allah ya zo ya tsamo mu ya ƙwato mu. Ya sama wani daga cikin mawaƙan Larabawa yake faɗar irin abin takaicin, yace la yas'aluna asahum hina yandubuhum fi na'ibati idza ma qila burhana. Saboda wancan da mutane suke rayuwa a ciki a wannan lokacin, da zarar an ce kawai a ɗauko takobi a fito yaƙi, kai baka cewa to wa za a yaƙa, me dalilin yaƙin, kawai sai dai ka ɗauko ka fito. Kawai rayuwar shan jini suke i junansu. To shi ne Allah maɗaukin sarki ya ce a irin wannan yanayi kuka kasance. Kuna cikin duhun jahiliya, kuna cikin yaƙe-yaƙe, kashe-kashe, rashin ƙimanta juna, rashin mutunta juna. Allah maɗaukakin sarki ya zo ya ƙwato ku. Kuna gab da inda kun mutu a irin wannan yanayi wuta za ku shiga. Amma sakamakon aiko Annabi sallallahu alaihi wasallam da saƙon musulunci, Allah maɗaukakin sarki ya zo ya dawo da ku kan daidai, ya zo ya haɗa zukatanku a waje guda. Sai Allah ce irin haka Allah yake muku bayanin ayoyinsa don ku shirya. Haɗin kai da Allah subhanahu wa ta’ala ya fara yi wa al’ummar musulmi da turo Annabi sallallahu alaihi wasallam tana daga cikin manya-manyan ni’imomin da Allah da kansa yake wa Annabi da sauran al’umma gorinta. Ba gori na wulaƙantarwa ba, gori na katina ni’imar da aka yi maka. Ubangiji subhanahu wa ta’ala yana gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin ayan suratul Anfal, والذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. الله ما أعرف كن سيكي شي يتي مكيك دا تي مفانسا كما يتي مكيك دا هو ينبا ينمو من أيدي يباكا سومو من أنسي الله يتي وألف بين قلوبهم تهنير حتى زكاة تنسو تهنير سامسك أو نرجونا ta hanyar haɗa kansu. Sai Allah ya ce lau an fakta masu al’ardu jami’an, a wannan yanayi da ka zo ka same su suna yaƙi suna faɗa, inda mun ba ka duk dukiyar duniya ka ba su don su haɗa kai, wallahi ba za su haɗa kai ba. Walakin Allah allafa bainahum, Allah ne da ganin damarsa da ni’imarsa ya haɗa maka kansu. Innahu azizun hakim, shi Allah mabuwayi ne kuma mai hikima, ma’ana shi ba abin da ke gagararsa kuma yana yin abu a lokacin da ya dace. To wannan sai ya nuna mana cewa raba wa mutane kuɗi don su haɗa kai baya haɗa kansu, sai dai yana haɗa bakinsu. Shi ne abin da yake faruwa ga da yawa daga cikin ‘yan siyasan mu a yau. Za ka ga a siyasa ana siyan mutum ne da kuɗi. To shi siyan mutum da kuɗi zai sa ya yi maka abin da kake so yau, amma gobe fa in ya ga mutum ya kuɗinka zai koma inda yake. Shi yasa za mu ta ganin canje-canje, yau ya dawo can, gobe ya koma gidansa ta tsamiya jibi. Saboda kuɗi ne dama, buƙatar in ta biya, in kuma ba ta biya ba za a koma. To shi yasa Allah maɗaukakin sarki shi ke da taskokin duniya baki ɗaya, arzikin duniya duk nasa ne. In ya ga dama zai ba Annabi, shi kuma Annabi bai san ruwa ba, zai ba kowa. To amma in wannan tsarin aka ɗauka, kai ba zai haɗu ba, sai dai baki zai haɗu na ɗan wani lokaci, daga baya kuma za a koma gidan jiya. To shi yasa sai Allah maɗaukakin sarki ya haɗa kanmu akan asasin da in an haɗa kai akansa ba a rabuwa, shi ne ginshiƙi na addinin musulunci. Ka ji cewa kai musulmi ne kuma kana son ɗan uwanka musulmi, ya ji cewa shi musulmi ne kuma yana kan dan uwansa musulmi, to wannan shi kadai shi zai hada kanku, ya cire muku dukkan wani abu wanda zai kawo matsala wajen rarrabuwar kai da kuma sassabawar juna. Manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam cikin hadisansa masu tarin yawa ya nuna mana muhimmancin hadin kai. Kafin haka ayoyin alqur'ani da yawa sun yi nuni akan haka, sai dai mu tsokaci zuwa ga wasu daga ciki. Ubangiji subhanahu wata'ala yake, ya ayyuhal ladina amanu innamal mu'minuna ikhwa, ya ku waɗanda suka yi imani ku sani su fa mu'minai ɗan uwan juna ne, ko da a ce suna da bambancin yare, ko da suna da bambancin ƙasa, ko da suna da bambancin launin fata, ko da suna da bambancin ƙabila, amma dai kalmar musulunci da kalmar imani a duk inda suke ta hada su. Kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisi ingantacce, al-mu'minu aqul mu'min, ko al-muslimu aqul muslim, musulmi dan uwan musulmi ne, mu'mini dan uwan mu'mini ne. To wannan ɗan uwantaka yaya ake tabbatar da ita, me ke haifar mata da matsala, kuma akan wani ginshiki da asasi ake dora ta? Na farko, Allah ya kira mu da cewa ƴan uwa ne, kuma ya hore mana dukkan hanyar da zamu bi mu kai zuwa ga tabbatuwar wannan ƴan uwantaka a tsakanin mu. Malamai masu hikima suna cewa yana daga cikin manufofin Allah ne ya hada kan al'umma, yayi ta hada su akan abubuwa da yawa. Kaɗan daga ciki, shi kansa ɗin ya ce shi kaɗai ne. In dai da shi ka yarda, da shi na yarda, da shi suka yarda, da shi suka yarda, to wannan ma hanya ce ta mu haɗa kai. Kamar yadda na gaya mana waɗancan ayoyin, wa ana rabbukum fa'budu wa ana rabbukum fattaqun, sannan Ubangiji ya ce wa ilahukum ilahun wahid. To sani dai in dai da gaske Allah za ku bauta wa, to shi Allah abin bautan ku ne ƙwaya ɗaya. Wa qala Allahu la tattakhidhu ilahayn ithnayn innama huwa ilahun wahid. Allah yake a hirkar ku rike abin bauta guda biyu, abin bautar ku kaya ɗaya ne. Da haka kadaituwar Allah kanta hujja ce akan bayin Allah wanda suka yarda da shi akan za su bauta masa su ma su haɗa kansu. Abu na biyu, musamman mu al'ummar ƙarshen zamani, da Allah ya tashi aiko mana annabi sai ya aiko mana kaya ɗaya tak. Kowa in zai yi tutiya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dai kaya ɗaya ne. To wannan kansa hujja ce ta me mu haɗa kai. Kuma Allah subhanahu wata'ala yake da mu duka mu bin shi. In Allah ya ga dama a girman duniya da fadinta sai turo annabawa da yawa, to kaga wannan sai ce shi wancan yake bi, wancan yake shi wancan yake bi, wancan yake shi wancan yake bi, amma sai Allah duk girman duniya ya haɗa mu akan annabi ɗaya dan dai mu samu dalili da hujja ta mu sake haɗa kanmu. Abu na uku, da Allah zai turo mana da littafi sai ya turo mana kwaya ɗaya, wannan littafin kuma baya bambanta. Idan ka je Turai dai Qur'ani shi ne, in ka zo Afirka ma shi ne, in ka je Asia ma dai shi ne. Kowanne daga cikin Qur'anan nan da za ka samu a ko'ina surorinsa dai 114 ne, ya fara da Fatiha ya ƙare da Nafi, kuma haka jerinsu yake daidai da daidai, babu bambanci. Wannan ma hujja ce ta mu haɗa kanmu. Abu na huɗu, Allah ya haɗa mu akan alƙibla ƙwaya ɗaya ta sallah. Duk musulmi a duk inda yake, inda zai yi sallah, ina zai kalla Ka'aba, to wannan ma hujja ce ta mime mu haɗa kai. Allah maɗaukakin sarki ya haɗa mu a sallar jam'i, shi kansa haɗuwa a sallar jam'i duk hanyoyi ne na mu haɗa kanmu. In an zo sallan ma a haɗa sahu, shi ma duk hujjoji ne na mu haɗa kanmu. Ya tabbata cikin hadisin Bukhari da Muslim da sunan na Imam Abu Dawud, hadisin An-Nu'man ibn Bashir, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, duk lokacin da aka zo masallaci aka hada sahu kan ya juya ya kabbara bayan an yi iqama, sai ya juyo ya ce da musulmai, sawwu sufufakum fa inna taswiyata as-sufufi min tamami as-salah, la tusawwanna sufufakum aw la yukhalifanna Allahu bayna wujuhikum ko bayna qulubikum, aw ta riwaya. Manzo Allah yake ce ku daidaita sahunku, daidaituwar sahu yana cikin cikar sallah, ko ku rinka hada sahunku ko Allah ya jefa kiyayya da gaba a zukatanku. Domin manufar daman a zo masallacin a yi sallah tare, a hada jiki da juna dan a ƙaunaci juna. In sallah kadai ake so ka yi, sai a ce kai kayarka a gida, ina ma taka ta gidan tafi kyau, ka fi tsawaitawa. domin da yawa waɗansu mutane ɗaiɗaikunsu sun fi limaman su iya sallah, amma dai dole aka ce mu zo mu haɗu ƙarƙashin liman ɗaya, ko mun girme shi ko sa'anninsa ne mu ko talakanmu ne mu ne shuwagabanni a kansa, sai ya ce mana Allahu akbar sannan mu faɗa, sai ruku'u za mu, sai ya ɗago za mu ɗago, wai diddan a koya mana haɗin kai da bin jagoranci ƙarƙashin tuta guda, wanda duk wannan yana daga cikin manufofi na addinin musulunci. Haka nan za mu ga idan muka zo salloli na Idi su ma a cikinsu akwai jam'i tare da sallar nafila ce, za ka iya yin sallar nafila a gida, bal manzo Allah ya ce tafi, wasu malaman suka ce farilla ce, to amma dai haɗuwar mu ɗin kuma aka ce mu bar masallatanmu mu fita bayan gari fili babba inda za mu fi haɗuwa da yawa mu ga juna, wannan shi ma duk manufofi ne na haɗin kai. To haka nan idan aka zo ibadar aikin hajji, duk duniya za ta haɗu a ƙarƙashin limami kwaya ɗaya, shi zai jama'a Arfa, shi ma manufar shi ne dai ne mu haɗa kai, Turawa su zo, Larabawa su zo, ‘yan Afirka su zo, masu jin Turanci su zo, masu jin Larabci su zo, wanda ba sa jin kowanne su zo, duk liman ɗaya ne zai rinƙa ba mu umarni, shi ma wannan duk saƙo ne da manufa ta mu haɗa kanmu. Da haka waɗannan hanyoyi ne daga cikin hanyoyin da addinin musulunci ya yi ta nuna mana cewa mu fi haɗa kai, mu fi haɗa kai, mu fi haɗa kai. Sannan addinin musulunci ya yi ta nuna mana mahimmancin haɗin kai. Malamai suka ce tun daga Fatiha zuwa Nafi, duk inda Allah zai faɗi kafirai ko munafikai da wata mummunar ɗabi'ar su, sai ya ce kar mu koyi da su, kar mu koyi da su, musamman akan abin da ya shafi sha'anin rarrabuwar kai, wanda shi kafirci yana daga cikin abin da ke haifar da rarrabuwar kai, domin shi kafirci a cikinsa akwai ra'ayoyi daban-daban, waɗannan abubuwan duk da na faɗa mana mu musulunci ya haɗe mu a kai, to za ka tara a kafirci babu su, kowa ya gaban kansa, zaman ƴan murna ake, kowa ya kalli gabansa. Ubangiji subhanahu wata'ala ya gaya mana wannan yake, fa in amanu bi mithli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq. Inda za su yi imani da irin abin da kuka yi imani da shi, to za su shirya kuma za su kasance akan turba madaidaiciya bisa ga haɗin kai, amma fa in tawallaw, in suka juya baya, fa innama hum fi shiqaq, za su yi ta saba wa juna. Shi yasa Allah madaukakin sarki yake, wala takunu كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات أولئك لهم عذاب عظيم. كذا كذا ما كمر وأن ذكر الربو فكي تتساقى وجوننت باين شريع دبين دهجو جيما بيناكم بينا جريسو ولن من عذاب ميجر ما تنا ننتنا جرسو. كما ألا مدعو تنسل كيشي وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم البينات waɗanda suka aka ba su littafi ba su rarrabuwa, sai da hujja ta zo musu, in bin hujjar shi ya ja musu rarrabuwar kai. Kuma ya ce wala takunu minal mushrikin min alladhina farraqu dinahum wa kanu shi'an kullu hizbin bima ladayhim farihun. Kada ku zama daga cikin mushrikai waɗanda suka rarraba addinin su suka zama ƙungiyoyi daban-daban, kowace ƙungiya tana takama da nata ba ta biye wa 'yar uwarta. A wata ayar Allah ya ce innal ladina farraqu dinahum wa kanu shi'an lasta minhum fi shay innama amruhum ila Allah thumma yunabbi'uhum bima kanu ya'malu yaf'alu. Lalle waɗanda suka rarraba addinin su ko suka bar addinin su suka koma suka rarraba kansu, to ko shakka babu waɗannan suna daga cikin mushrikai kuma ba ka tare da su. To kaga wannan duk kushe ne dangane da ɗabi'un kafirci da kuma rarrabuwar kai. To amma malamai suka ce wani abun mamaki a waje guda ɗaya ta Al-Qur'ani Allah yake musulmai su koyi da arna. To wannan wani waje ne, sannan kuma akan ne? Suka ce akan maganar haɗin kai, tare da cewa Allah ya yi zargi arna da rabuwar kai, waɗanda ba musulmi ba da rabuwar kai. To amma su suna da wata ɗabi'a ta koda suna da rabuwar kai, amma idan wasu manufofinsu na rayuwa suka taso suna iya zuwa su dunkule don cimma manufofinsu. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana cikin hadisin Muslim, hadisin Muawiya, al'ummomin da suka gabata sun rarrabu rarrabuwa daban-daban. Nasara sun rabu 71, Yahudawa sun rabu 72. Manzo Allah ya ce shi al'ummarsa za ta rabu 73. Duk waɗancan 71 na 'yan Nasara za su shiga wuta, 72 na Yahudu za su shiga wuta, 73 na al'ummarsa, 72 za su shiga wuta, ɗaya ne za su shiga aljanna. kaga wannan yana nuna mana tarihin rarrabuwar kan al'umma. To amma sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗi su waye za su shiga aljanna, sannan kuma menene alamominsu. Kafin mu zo ga wannan, waɗanda ba musulmi ba rabuwar kansu tana da tsanani a tsakaninsu. Yanzu mu kun ga musulmi muna da ƙungiyoyi na addini, muna da bambance-bambancen fahimtoci, tare da dukkaninmu muna amsa sunan musulmi, kuma wasu lokuta muna haɗuwa mu yi abu tare. Za ka ga za mu yi aikin hajji tare, za mu yi idi tare, za mu ɗau azumi tare, mu sauke tare, da ire-iren waɗannan. To amma su a cikin addinansu abubuwan ba haka suke ba. To amma saboda wayan rayuwa, kai da kake wajensu ba ka isa ka gane ba. To irin wannan rashin wayo na rayuwa, ko da da saɓani, irinsa Allah maɗaukakin sarki yake so mu bari mu yi koyi da su ta fuskar wayan rayuwa, ko da a ce suna da saɓani. Domin Allah ya gaya mana tahasabuhum jami'an wa qulubuhum shattan. Ku da ba ku san cikinsu ba, in kuka gansu daga nesa za ku ɗauka a dunƙule suke, amma ba a dunƙule suke ba, a wawware suke. Wawwaren ma mummuna. Yanzu kwanan nan na je wani conference a Abuja, taro ne tsakanin musulmi da kiristoci. Wallahi da wani ishu ya taso a cikin conference ɗin ana tattaunawa, wani wanda ba musulmi ba ne ya soye wa musulmai gatsali, sai Allah ya kama shi. Ana magana ne akan irin danna haƙƙin mata da kaza da kaza da kaza. Sai wani kirista ya tashi ya ce shi a Maiduguri aka haife shi. A Maiduguri ya tashi kaza kaza duk ya faɗi arewa da musulunci. Yace to amma ya ga danna haƙƙin mata a wajen musulmai. Danna haƙƙin matan da ya gani a wajen musulmai shine musulmai ba sa barin mace ta zama limaniya. Shine kawai hujjar. Shi kansa da ya faɗa saboda shakkiyanci da ya zauna sai hau dariya, yana ganin ya kunno wuta waje ya ɗume tsaye-tsaye, wancan ya faɗa wancan ya faɗa. To ashe Allah ne yake so ya kama su. Sai wani daga cikin musulmi zai tashi ya magana, sai ce a sai wannan abu ne mai sauki. Ai ku a Bible ma akwai inda aka ce a coci ma mace magana kacai, ba wai limanci ba, magana ma kacai. To daga nan sai muka gara rabuwar kansu. Wannan ya tashi ya ce a'a ai ba a cocin mu bane, a cocin wa'ancan ne. Wannan ya tashi a'a ai ba a irin ka. Muka ce to gale su, kaga Allah ya hada su. Kafallahu almu'minin alqital. Shi yana ganin kamar ya kunno wuta, aje wutar shi za ta cinye. To dan haka ku gane cewa Allah subhanahu wata'ala ya nuna mana su suna iya haɗe kansu in suna da wasu manufofi na cimma ƙudurruka na rayuwa da ganin sun danna musulmi. Amma mu a wasu lokutan ɗan abin da kwata-kwata ma ba saɓani ba ne, rashin karatu ne, rashin fahimta ce, a wani lokacin ka iya cewa ma ƙuruciya ce. Sai ka ga mun fito yadda kowa sai ya gane cewa akwai matsala, wanda wannan kuma ba daidai ba ne. Shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ayoyin suratul tauba ya ce wallazina kafaru بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. كثني كافري شاش كثنا إيه بوين باين شاش إن كوما بذاو كرن كين كرن هكبا وكثنا ببذا تفارو أبان كفادة برنان ليوا مو ينا جيرياني مبودة فقالوا مموائي مفهنشوان نفاقان دا أبنجي سبحانه وتعالى كيسو يجايا منا ganin daman Allah ne ya ware wata ƙasa ya zama ta musulmi tsantsa zai iya. Ganin daman Allah ne ya ware wata ƙasa ta zama ta kiristoci tsantsa zai iya. Ganin damar Allah ne ya ware wata ƙasa ta zama ta maguzawa tsantsa duk zai iya. Amma ganin damarsa ne ya rinka caccakuɗa mu a wasu wajaje. Wallazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min wallahu ala kulli shay'in qadir. Allah ya ce mu muka halicce ku, wasu daga cikin ku muka mai da su kafirai, wasu muka mai da su mu'minai, kuma muna da ikon komai. To abinda Allah maɗaukakin sarki yake so ya gwada mu shine ya ga yaya za mu ja 'yan uwanmu a jika, ya kuma za mu taimaki kanmu da kanmu. Ya dai gaya mana su ga abinda suke yi, kuma muna gani a ganin ido su ga yadda suke yi. Wani bawan Allah yana bani labari wata rana a kudancin Najeriya, mun je wa'azi, ya ce malami na ga wani abu na san kai. Wata ma'aikata na je a Abuja yace wallahi lokacin aiki ya kare an tashi timing za a yi mun amma ina zuwa na sa kananan kaya babu wata kamata musulunci a tare da ni da nayi magana wata ta dago kai ta kalle ni sai ta ga alama kamar ba musulmi bane tace kai ba musulmi bane kuma nace eh tace wallahi yace ta ce wallahi ta bude ta fa akai mu tace shigo shigo amma kar ka ga yawo kowa kai kadai ne nace a da waɗansu naji ne wayan ka karbo takardun su nazo duk akai mana sainin muka tafi to inda an gane musulmi ne kila ba za a yi masa sainin a takarda ba a aikata muna ganin wannan waɗanda ba musulmi ba in ma sun ji suka samu aiki a ma'aikata ko mai kwashe shara kai ba wannan ba ma a wasu ma'aikatun za ka ga waɗanda ba musulmi ba suna zuwa a ƙofar ma'aikata ma a ba su ne a ba su damar yin ko ƙosai ko wani abu to wallahi na tabbatar maka shekara ɗaya biyu sai sun jawo ɗan uwansu amma za ka sha mamaki za ka samu musulmai a ƙasar nan ta Najeriya wani sai ya aiki tun daga babba har ƙasa ya gama bai ɗauki wani nasa ba wani ɗan majalisa mun taɓa hira da shi akan irin wannan hirar ta abubuwan takaici ya ce malam duk wani ɗan majalisa a tarayya yana da damar ɗaukar ma'aikata biyar a tare da shi a iya gidansa kaɗai ya ɗauki mai gadi ya ɗau direba ya ɗau mai wanki sannan ya ɗau mai gyara shukoki da PA ya ce to wallahi za ka samu da yawa daga cikinmu musulmai biyar ɗin nan ba musulmi da ana muka ɗauka su ku in ka je wajensu ba za ka samu ɗaya musulmi ba ba sa ɗauka sai na su tare da mu ne addininmu ya tace mana mu ja ɗan uwanmu mu taimaki ɗan uwanmu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allahu fi auni al-abdi ma dama al-abdu fi auni akhihi Allah yana cikin taimakon bawa in dai bawa zai taimaki ɗan uwansa man kana fi hajati akhihi kana Allah fi hajatihi duk wanda yake cikin taimakon dan uwansa Allah ma zai taimake shi to daka Allah subhanahu wataala ya nuna mana mu lura da wannan kwarai da gaske musamman a kasashen da muke zaune zama na hadaka ka gane adalci a kasashe irin na hadaka ba wai shine kace da mutanen musulmi da wanda ba musulmi ba da daya ke wannan kuskure ne akwai waɗansu daga cikin waɗanda suke fahimtar wai adalci a irin ƙasa irin ta Najeriya wai shine yadda zaka mu'amalanci musulmi haka zaka mu'amalanci wanda ba musulmi wannan ba daidai bane wani irin adalci ne wannan ubangiji yace afa naj'al almuslimina kal mujrimina ma lakum kayfa tahkum ya za a ce musulmi da wanda ba musulmi ba daya hindu zai yi ba adalci shine kada ka zalunci kowa kowa ka bashi haƙƙinsa amma shi wannan musulmi ne yana da wata daraja ta musamman Allah ma ya fifita shi to taya kai kuma zaka daidaita shi ba a yadda ba ka taimaki kowa akan barna amma kuma duk wanda zai zama mutumin kirki ka taimake shi akan nagartarsa ka sani musulmi dan uwanka ne kai kishinsa in ba kai ba shi wanda ba shi ba in yazo zai yi wa nasa wannan shine maganar gaskiya wanda manya-manyan shugabanninmu a wannan ƙasa suna da matukar buƙatuwa zuwa ga a wayan musu da kai game da irin wannan akwai waɗanda suke ɗauka cewa ai ƙasa ɗaya al'umma ɗaya daidai da daidai kenan 50-50 a'a ba haka ake nufi ba an ce wata rana Sabiru Bello Sardaunan Sokoto bayan an ba da mulki yankin kai ɗaya daga cikin manya-manyan ƙasar nan wanda ba musulmi ba daga kudu ya ce to yanzu tunda mun samu yanci sai mu rufe idonmu uwa ɗaya uba ɗaya kawai a gina ƙasa sai Sardauna ya ce a'a yanzu ya kamata tunda mun samu yanci ba mu ƙarƙashin ƙangin bautar kowa mu gane bambancin da ke tsakaninmu in muka gane bambancin da ke tsakaninmu to shi zai taimaka mana kowa ya san haƙƙinsa kowa ya san yancinsa amma duk lokacin da wani ya zo ya ce maka kawai a rufe ido a tafi cikin duhu sai yake cuce ka ramiyar haƙa ma a gaba shi ya san da wajen ramin in an zo tsallakewa zai kai ya ce ka rufe ido in an zo faɗawa kai za ka yi amma ya kamata mu buɗe ido mu san kanmu mu san ƴan uwanmu mu kuma san addininmu sannan yana daga cikin abubuwan da yake cutar da ƴan uwantakan musulunci shine ƙabilanci a lokacin fa da aka ce musulmi to musulmi ɗan uwan musulmi ne babu maganar ƙabila babu maganar ƙabila shi yasa za ku ga wata hikima ta Ubangiji lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya bayyana a duniya kowane yanki na Afirka shi dai annabin ba ɗan Afirka ba ne Balarabe ne kuma bai taɓa zuwa Afirka ba amma kowane yanki na duniya yana da wakilci a fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Mutanen fari suna da Salmanul Fari, mutanen Rum suna da Suhaibur Runi, mutanen Habasha Afirka kenan mu baki ɗaya muna da Bilalul Habashi. Kuma manzon Allah ya daidaita su, kowa yake wakiltar al'ummarsa. Wata rana Abu Zar al-Ghifari saɓani ya shiga tsakaninsa da Bilal. Shi Abu Zar Balarabi ne, ɗan ƙabilar Ghifar kusa da Makka. Bilal ɗan Habasha ne, baƙar fata ne, kuma bawa ne asalinsa aka ƴanta shi. Wariyar launin fata sai za ta yi tasiri. Sai Abu Zar al-Ghifari ya gaya wa Bilal baƙar kalma, ya ce da shi Ibnu Sauda ɗan baƙar mace. Manzo Allah ya ɓata rai, hankalinsa ya tashi. Annabi ya kalli Abu Zar al-Ghifari. Kun san dai matsayin Abu Zar al-Ghifari. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba wanda Allah ya sama ba ta yi wa wani mai gaskiya rumfa irin Abu Zar ba. Manzo Allah ya gaya masa haka, sama ba ta yi wa wani ɗan adam rumfa ba in ka cire annabawa mai gaskiya irin Abu Zar. Mutum ne mai tsantseni ƙololuwa, mai tsoron Allah, mai kaza mai kaza, tare da yana da rauni na shugabanci. Annabi ya ce kar a bashi shugabanci, amma mai gaskiya ne, mai adalci ne, mai kaza. Tsantseninsa ya kai tsantseni. Shi Abu Zar bai yadda ba ka kwana da abincin gobe. Shi a ka'idarsa, yau a gidansa in aka ci abincin dare, duk abin da ke cikin gidan zai fito ya bayar, gobe kuma a nema. Shi bai yadda a shiga da buredin da za a ci da safe ba, saboda tsabar tsantseninsa. Shi ya sa sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam manya-manyan, tare da sun fi shi daraja da martaba a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, amma ya fi su tsantseni, bai iya zama da su ba. Idan Sayyidina Usman ya sako riga ta alfarma zai zo fada, Abu Zar ya rinƙe masa wa'azi har a zo majalisa. Haba Usman, ya za ka sa wannan riga, duniya ta ɗauke ka. Dole Usman ya masa gida a bayan gari, ya ce dama Annabi ya ce kai kaɗai za ka rayu, kai kaɗai za ka mutu, ba za ka iya zama da mu a cikin gari ba. To amma wata rana saɓani irin na ɗan adam da ɗan adam ya shiga tsakanin Bilal da Abu Zar. Abu Zar ya goranta wa Bilal launin fata, ya ce ya ɗan baƙar mace. Manzo Allah ya ɓata rai. Abu Zar ya ce wallahi na yi burin ban musulunta ba sai rana irin yadda na ga Annabi ya fi fata. Ya ce a ayyartahu bi ummihi, yanzu cin mutuncin harkan mahaifiyarsa, innaka imru'un fika jahiliya. Kai dai mutum ne mai ɗabi'ar maguzanci, har yanzu ba ta sake ka ba, domin wariyar launin fata maguzanci ne. Wanda ya zama baƙi shi yayi wa kansa, wanda ya zama fari shi yayi wa kansa, duk waye gari kawai muka yi muka gan mu haka. To ko dan me zaka aibata wa mutum akan abin da ba shi yayi wa kansa ba? Da Annabi ya ɓata rai, Abu Zar shi kuma hankalinsa ya tashi, ya ce wallahi ni kuma sai ya sa kafa ya taka fuskata. A wajen Balarabe fuska aba ce mai daraja. Shi yasa manzo Allah yake kar a zagi fuska. In za ka yi faɗa da ɗan uwanka banda dukan fuska, in kai wa mutum rauni a fuska to ka illata shi, ka rage mai farashi kamar yadda muke faɗa da Hausa. Domin duk rauni a ko'ina yana iya ɓoyewa banda a fuska. To shi kuma dan ya nuna wannan abin da ya yi bai ji daɗi ba, kuma ya tuba ga Allah, ya kwanta ƙasa, ya kwanta cikin ƙasa, ya ce Bilal ka ɗau ƙafarka ka taka fuskata, in san ni ba kowa ba ne. Shi kuma Bilal ya ce a'a, ba zan taka fuskar da take wa Allah sujada ba. Manzo Allah ya yi wannan ne don ya kashe maganar ƙabilanci, maganar wariyar launin fata. Musulunci kawai shi ne a gaba. Shi ya sa Salmanul Farisi, Larabawa suna da wata ɗabi'a, duk lokacin da ka tambayi Balarabe waye kai, sai ya gaya maka kakansa na goma, saboda alfahari da iyaye. Shi ya sa da kafin zuwan musulunci, a lokacin da suke aikin hajji irin na jahiliya, in aka gama aikin hajji aka yi tawaful ifada, tawafin ƙarshe, to sai kuma a zo a rinka gangi a jikin Ka'aba ana kirari, sai ni ɗan wane, jikan wane, jikan wane, sai ya dangano da Annabi Adam. Shine Allah yake fa idza qadaytum manasikakum fadhkurullaha kadhikrikum aba'akum aw ashadda dhikra. Yanzu idan kuka gama tawaful ifada ku yi ta ambatan Allah kuna labbaika Allahumma, ya fi ku zo kuna ta ambatan iyayenku. To da haka suke yi. To shi Salman al-Farisi da ya gano wannan matsala a cikin Larabawa, kowa sai ya ce ni ne dan wane, jikan wane, jikan wane, ai ta jada kai, ka ji dan manya. Shi sai ya ki wannan. Salman yana da iyaye, shi ma a kasar su ba na kasa bane, dan manya ne. Amma idan aka zo ana tambayar Salman waye babanka, sai ya ce Abil Islam. Ni Salman ne, Ibnul Islam, ni dan musulunci ne. Yace Abil Islam لا أب لي سواه إذا ابتحروا بقيس أو تميمي ني بابا أنا مسلمتي ني باني دا أبن دي فيشي ألوك سند سولا رباوسي جي ألفاري دا سول أن تميم نيكو أن قيس نيكو أن كذاني لا تأبن دي كي حتى كم الأمر مسلمين نفركو يزممنا ألفاري دا مسلمتي النام سما دي يدمكي ألفاري دا كديلوم مرنك ألفاري دا مسلمتي سما دي يدمكي ألفاري دا كساشمو sama da yadda muke alfahari da launin fatan mu sama da yadda muke alfahari da bangaren da muka fito to wannan shi zai kawar mana da dukkanin wani rarrabuwar kai kuma ya dadi tabbatar mana da hadin kai irin na musulunci yanzu ko kun san wani bala'i da muke ciki a yau da yawa daga cikin musulmi idan abu ya same su farkon abin da suke tambaya a kafafen watsa labarai musulmin na ina ne yanzu musulmin Najeriya in wani aka ce bomb ya tashi a Jinsali labarai za a yi aka rubuta bomb ya tashi ya kashe mutum kaza kana musulmi amma jira kake yi ka ji a ina ne in an ce a Niger ne sai alhamdulillah yanzu billah musulman Niger ba musulmi bane su a kashe su halal ne to ko a Niger din ne ma in ya ji daga kudu ne ko daga arewa in shi dan kudin ne ko dan arewa sai ya ji kamar ba ruwan mu in a Najeriya ne haka musulmin kudu da musulmin arewa an yi wa dabara an raba kanmu muna jin mu musulmin arewa daban ne da musulmin ne kudu to haka yanzu yaƙe-yaƙen da suke ta faruwa a duniya wani sai ya ji in ba a Najeriya ba ne falillahi alhamdu to ba wannan ne takaicin ba da tafiyar ta yi tafiya ta yi tafiya ta yi tafiya sai a ce a gidan da a gidan wasu gwanda a gidanku da a gidan wasu da a gidanku ma gwanda a ɗakinku da a ɗakinku ma gwanda kai san kai yayi mana yawa yanzu ko a arewacin Najeriya ne aka ce wata fitina tana faruwa yanzu da ake ta Boko Haram ɗan Kano suna jin ai a iya Maiduguri ne wannan ɗan Maiduguri ya shafa kaga wannan ba ƙaramin bala'i bane ba fifita wani abun sama da shi musuluncin da shi ne Allah subhanahu wata'ala ya kira mu da shi kuma ya nuna mana da shi za mu haɗa kai magabata na kwarai suna son ƴan uwansu musulmi sama da yadda suke son ƴan uwansu na jini Mus'ab ɗan Umair shine farkon jakadan musulunci da annabi ya tura Madina don ya wakilce shi a Madina ya karantar da mutanen Madina Qur'ani da musulunci lokacin da aka zo yakin Badar cikin waɗanda aka kama fursunonin yaki a yakin Badar an kama ɗan uwan Mus'ab ɗan Umair uwarsa ɗaya ubansa ɗaya uwansa ɗaya ubansa ɗaya shi a lokacin kafiri ne kuma ya zo zai yaƙi annabi da sahabbai bayan an gama yaƙi an ribato shi a cikin fursunonin yaƙi sai ga ɗan uwansa Mus'ab ɗan Umair ya zo wucewa yana ganinsa shi kuma sai murna da farin ciki sai ya zabura ya ce ɗan yaya yaya kai magana a sake ni ya ce a ni ba yayanka ba ne wannan wanda ya kama kan ya ɗaure ka ni shi ne ɗan uwana kai ba ruwana da kai cikinsu ɗaya fa amma ya fifita musulunci a kan ne kan ɗan uwansa har ma Mus'ab ɗan Umair yake cewa ku ɗaure shi ta mau mahaifiyarsa mai kuɗi ce za ta kawo kuɗi ta fanshe shi sun fi fifita ƴan uwansu na addini sama da ƴan uwansu na ne na ƙabila waɗanda ba musulmai ba wanda kuma wannan ɗin shi ne daidai duk lokacin da kaga musulmi ya fi son ɗan ƙabilarsa wanda ba musulmi ba a kan musulmin da ba ƙabilarsu ɗaya ba to wannan ba ƙaramin sharri yake ciki ba kuma wannan bai zama musulmin ƙwarai ba ba ma muminin ƙwarai ba domin Allah subhanahu wata'ala ne ya faɗa la tajidu qauman يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح من الله يجب ذاك تقسام مؤمن قريبا كما وينا سن كافري كودا تنقوان سني كودان سني كوبان سني كودنجن سني كوما وعي saboda in dai kana son Allah to ba ka son makiyin Allah tare da kuma ba wai laifi bane dan kun yi mu'amalar yau da gobe amma dai ka ji kana son sa arai ba zai yi ba amma ko shakka babu za ka ji kana son musulmi in dai kai musulmin ƙwarai ne za ka ji kana son ɗan uwanka mumini in dai kai muminin ƙwarai ne ko da yare da ƙabila da bangare da sauransu sun raba ku duk abin da ya dame ka za ka ya dame shi za ka ji ya dame ka ubangiji subhanahu wa ta'ala yace ya ayyuhallazina amanu la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya'a in istahabbu al-kufra 'ala al-iman wa man yatawallahum minkum fa ulaika hum adh-dhalimun. Ya ku waɗanda suka yi imani, a hirka da ku so ƴan uwanku ko iyayenku waɗanda su kafirai ne ba musulmai ba, sama da sanda za ku yi wa ƴan uwanku musulmai. Dukko wanda ya yi haka daga cikinku to ya zama azzalimi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'afufihim kamasalil jasadil wahid. Misalin mu'minin ƙwarai wajen san ɗan uwansa da san juna da taimakon juna da yin takaici da damuwa da damuwar ɗan uwa, kamar misalin jini ne guda ko kamar misalin gangar jiki ne guda. Idza taka minhu udhu, in gaba ɗaya ta kamu da ciwo, taba'a lahu sa'irul jasadi bis-sahri wal humma, sauran jikin gaba ɗaya zai amsa da rashin bacci da zazzabi. Yanzu da kana abin Allah ya kiyaye hannunka ka kama cutar ɗan kankare, kaga dai iya ɗan yatsa take ko kai yana cewa ba ruwansa, kafa tana cewa ba ruwanta, duk jiki sai ya amsa. To haka ake son musulmi mu kasance. Musulmin kudu ya ji damuwa da musulmin arewa, musulmin arewa ya ji damuwa da musulmin kudu, musulmin bayarbe ya damu da musulmin bahaushe, musulmin bahaushe ya damu da musulmin inyamuri. A zama irin na Najeriya sai mun fi samun riba, sai mun fi samun riba. To amma turawan mulkin mallaka da ƴan jari hujja sun yi mana dabarun su raba kanmu don su ci gaba da cin moriyarmu, don su ci gaba da danne mu. Sun ɗauki tsari irin na siyasar Fir'auna. Siyasar Fir'auna shi ne ƙoƙarin ya raba kan al'umma don ya mallake ta, domin mutane in suka san kansu suka haɗa kansu to suna da wahalar a cuce su, suna da wahalar a danne su. Shi ne Allah ya ce inna Fir'auna ala fil ardi وجعل اهلها شيعا يستضعف طائفه منهم يذبح ابناءهم ويستحيي نساءهم انه كان من المفسدين. فرعون ياي وني سلو نا سياسه ده يزو قسم مصر في ربا كان متان مصر وفي جاسو اجيكي يمي دسو ان موا وفي يمي دسو ان بورا با ديكا ايان كوا اكي ينكاوا با قسم مصر ايان وسو كدي اكي ينكاوا اما وسو با ايانكا ايان سو to waɗanda ba a yanka ƴaƴansu sai suke ta goya masa baya, waɗanda kuma ake yanka ƴaƴansu dole ne su kuma ba za su yadda ba. To yayi haka ne don ya samu ƙarfin ya ci gaba da mallakar su. Irin siyasar da Turawa suke cewa divide and rule, farrik tasud, ka raba kan mutane don ka mallake su. Wannan shine abin da ƴan jari hujja suke mana, shine abin da Turawan mulkin mallaka suka kawo mana. Farko suka daddatsa ƙasashenmu suka maida su ɓangarori daban-daban. Ka je ka tarar da al'umma addininta ɗaya, al'adarta ɗaya, yarenta ɗaya, amma sai a samu iyaka ta ƙasa da ka tsallaka nan kai bako ne a kama ka. Irin abin da aka yi wa arewacin Najeriya da Nijar, wanda ba ƙaramar cuta ba ce. Sannan mu ɗin a cikin ƙasashenmu an yayyanka mu local government, local government. Kar ka ɗauka wani cigaba ne, ba cigaba ba ne, cigaba ne da manufar a cuce mu. Ɗan dala ba ruwansa da ɗan gwale, ɗan gwale ba ruwansa da ɗan faje, ɗan kaza ba ruwansa da ɗan kaza. Kuma wannan abin yake shiga zukatanmu, yake mana tasiri. Har muna jin in ba ɗan kaza ba ne ba, wanda in an bi salsala kila gidanku na gado ma guda ne, kufayinku ɗaya ne. Wani yankan na rashin mutunci sai kaga wani ɗakin a local government can yake, wani ɗakin a nan kuma gidan ɗaya ne. Kuma kai ka yarda da wannan a zuciyarka, an raba ka baka sani ba. To haka aka zo aka yi mana dabaru musulmin ɓangare kaza, musulmin ɓangare kaza. Haka aka zo aka yi mana dabarun jam'iyyoyi na siyasa. Kana ji kana gani ɗan uwanka mai manufa irin taka jam'iyyar siyasa ta raba ku, in zai kawo motion kaza ba za ka goyi bayansa ba, in zai ka. Wannan shine abin da yake faruwa a cikinmu yanzu. In ba dan haka ba, musulmin Najeriya wanda mu muka fi yawa, daman a arewacin Najeriya kusan 75 musulmi ne, in ka tafi kudun ma kusan adadin haka, wajen 65 musulmi ne. To yanzu da za mu haɗa wannan yawan da muke da shi a kudu da yawan da muke da shi a arewa na sunanmu musulmi, mu tunkari gwamnatin Najeriya da batutuwa irin na musulunci, da haka za mu kasance. Yanzu akwai abubuwan da yawa da suke ci mana tuwo a ƙwarya. Bari in ba ku misali da kaɗan daga cikinsu. Da yawa recruitment da ake yi na ɗaukar sababbin sojoji ko immigration ko custom ko kaza, wannan training ɗin da ake sai ku ji an ce a cikin azumi. Da yawan mutane su ne mana wannan tambayar, malam za mu tafi training ɗin custom soja kaza amma da azumi. za mu sha azumi ne ko ya zani dan Allah ina yawan musulmin Najeriya na kudin da na arewa me yasa a majalisa ba za mu tashi da wannan magana ba kowa ya sani lokacin azumi ibadan mu ce an taba interest na addinin mu to amma musulmin kudu ba sa son su kawo motion din da zai goyi bayan musulmin arewa an raba mu da bangaranci musulmin arewa ba sa so su kawo abin da kila zai goyi bayan musulmin kudu an gwammace in magana arewaci ne da musulmin da arnan mu rufe kofa bal iyazu billah mu yadda mu rufe kofa da arna amma ba mu yadda mu rufe kofa da ƴan uwan mu musulmai ba to haka ne lokacin jarabawoyi sai kaga da yawa a makarantu yara suna koke an sa jarabawa lokacin sallah haka nan zaka ji da yawa ƴan sanda sojoji matasa suna cewa za mu shiga aikin soja ko ɗan sanda an ce sai mun aka je mu yanzu kwanakin nan aka yi ta rigima da wata musulma wacce ta zo za ta passing out a law school ko sai da hijabi za ta karɓi certificate aka ce ba za a ba ta ba to irin waɗannan abubuwan ya kamata a ce a Najeriya tuni mun wuce su amma me ya samu ya zame mana alaka kai saboda ba mu san kanmu ba an raba kanmu babu ƴan uwantaka babu son juna yanzu musulmin kudu ya gwammace ya taimaki arnan kudu akan ya taimaki musulmin arewa musulmin arewa wani ya gwammace ya taimaki arnan arewa da ya taimaki musulmin kudu ba na manta akwai wani ɗan siyasa kwanan nan yake faɗa da arnan jam'iyya kaza da musulmin jam'iyya kaza gwanda arnan jam'iyyarsa ya faɗi wannan wannan shine abin da yake faruwa a cikin mu dole ne sai mun sa irin waɗannan abubuwan a cikin kwakwalwar mu ko mu sani cewa muna fuskantar kalubale ba karami ba idan mu musulmin fa ba za ni ba to fa su arnan suna yi wallahi kuma tallahi suna yi in kai musulmin kudu da musulmin arewa ba za ku aje kabilanci da bangaranci ku hada kai da sunan addini ba to su suna iya yi su suna iya yi akwai lokutan da musulmin arnan kudu suke zuwa su game da arnan arewa su hada kai dan biyan bukatunsu Allah ya gaya mana wannan kuma yau da gobe tana nuna mana wannan mun sani idan in ka samu dama a wajen aiki ba za ka taimaki ɗan uwanka ba to su suna taimakon ɗan uwansu yau sai mu zo mu ta koke mu ce a jami'o'in mu na arewa duk sun zo sun cike a jami'o'in su na kudu ba kowa ba yi rashin kishin mu ne inda a ce musulmin kudu da suke da dama a jami'o'in can suna ɗaukan musulmi ko na ina ne musulmin arewa da suke da dama a nan suna ɗaukan musulmi ko na ina ne a rufe ido da ɓangaranci a kalli addini to da mun ci gaba duk inda musulmi ya samu ci gaba addinin ne ya ci gaba in dai da gaske musulmin ne kuma duk lokacin da arni ya samu ci gaba to arnanci ne ya ci gaba ko ka sani ko kar ka sani to wannan shine abin da yake gabanmu kuma mu sani irin wannan abubuwan ba wai a matsayin kasa ba na kawo mana su ne a bude a matsayin kasa amma in muka koma gidajenmu abubuwan suna nan a gidajenmu wa a gidajenmu ka je ka tarar da wa da kani ba a shiri uwa ɗaya uba ɗaya ko magana ƴan ɗaki da ƴan ɗaki ko irin waɗannan abubuwan wanda abubuwa biyu suke haifar da wannan jahilci da son zuciya idan na ce jahilci na farko baka san cewa in kai wa ɗan uwanka ko ka taimake shi kanka ka taimaka ba kullum abin da muke ji in danne wani ni in yi sama to lokacin da ka gama yin saman da ya faduwa za ka yi ko kuma shi ma Allah ya zai taso sai ya taso to amma idan ka gane ka taimaki ɗan uwanka ya zama wani ta sanadiyyarka kanka ka taimaka kanka ka taimaka shi yasa a fakaice akwai wata siyasa duk da ana ganin waɗanda suke yin ta a Najeriya kamar ɗan jari hujja ce amma siyasa ce mai kyau shi ɗan jari hujja ya yarda ya taimaki wani dan yi masa rana a gaba amma sai ka sha mamaki ga mutane masu gaskiya masu kaza ba su yarda su taimaki wasu dan su yi masa rana a gaba ba da kuma wannan abu ne mai matukar kyau ba wani abu a rayuwa wanda ake cin ribarsa kuma ake samun ladansa duniya da lahira sama da gina ɗan adam babu shi babu shi wanda a rayuwa ta mu ta Najeriya musamman mu ɗan arewa Hausawa daga gida muka lalata wannan al'amuran namu za ka ga mutum ko a familinsu ne in shi ne babba baya son wani ya ɗago kar a daina girmama shi a koma girmama wancan ko a raba musu girman 50-50 sai dai shi kullun ya zama shine babba shine aluja sannan kuma ko shakka babu kuskure ne zaka samu da yawa daga cikin family suna kuka manyan mu ba sa taimakon mu manyan mu ba su damu da damuwar mu ba yanzu ko kun san akwai wani babba a garin nan wanda aka taba bani labari babba ne ya rike aiki manyan manyan kujeru a NPC kujera ɗaya aka ce ta rage masa a lokacin Galadiman Kano Tijjani Hashim mai rasuwa Allah ya ji kansa da rahama yana da rai sai ya zo wajen Galadima yana neman alfarmar wannan kujera a bashi ita babba ne a garin nan an kira sunansa da yawa sun san shi sai Galadima ya ce masa to mutum nawa tun zamanka a wannan ma'aikatan mutum nawa ka kai aiki yan Kano ya ce in dai ka samo wa mutum goma aiki a wajen ya ce ni zan yi magana za a baka wannan kujera amma mutum goma nake so ka bawo ka ba su aiki aka rinka ragewa sai da aka dawo mutum ɗaya wallahi mutum ɗaya aka ce bai taɓa kaiwa ba ya ce to gaskiya ni ma ba zan ma ba za ka dai ya'yan uwa mu zama masu kishin junanmu mu zama masu son junanmu manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya gaya mana hanyoyin da suke taimaka wajen son juna da haɗin kai annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisin bukhari da muslim hadisin abu huraira yake wallahi la tadkhulul jannata hatta tu'minu na rantsi da Allah ba za ku taɓa shiga aljanna ba sai kun yi imani wala tu'minu hatta tahabu kuma wallahi ba za ku yi imani ba sai kun so junanku افلا ادلكم على شيء اذا تفعلتموه تحاببتم كنا سو ان جاي muku abin da in kuka yi shi za ku so juna sahabbai suka ce eh ga mana sai ce afshu salama bainakum tahabbtum ku rinka yi wa junanku sallama sallama tana sa kaunar juna ka rinka yi wa ɗan uwanka musulmi sallama ko kai ne babba musulunci ya gaya mana ka'idojin yadda ake sallama in ka taho akan abin hawa waɗanda suke zaune kai musu sallama ko wanda yake tafiya a ƙasa wanda yake kan abin hawa shi zai musu sallama waɗanda suke zaune a bakin titi kai da ka zo wucewa kai za ka yi musu sallama yaro shi zai wa babba sallama da ire-iren waɗannan amma duk da an faɗi katigiri ɗin ga yadda abin yake ba ana nufin babba in yawa yaro sallama ya yi laifi ba manzo Allah duk da girmansa in ya wuce ta yara suna wasa ma a fili yana tsaye musu sallama ana zai ke cewa manzala sulusan makani yi sallima ala sibiya yana wa yara kanana ma sallama ya tsaya ya raha da su ya wasa da su ya wuce da aka sallama tana sa kaunar juna muke yaɗa ta a tsakaninmu Allah maɗaukakin sarki zai shigar da kaunar juna a zukatanmu abu na biyu kyautayi idan aka ce kyautayi kyautata wa mutane wannan yana sa su yana sa kaunar juna idan muka ce kyautayi in Allah ya hore maka abin da zaka bayar ka bayar in bai hore maka ba kyakkyawar ɗabi'a manzo Allah ya ce wa tabassumuka fi wajhi akhika sadaqa ka ga dan uwanka kai masa fara'a ma sadaka ce kuma kada ya zama sallama tsakanin musulmi sai na san mutum a'a assalamu ala ta'arif min alamati sa'a sugra sallama sai ga wanda ka sani yana daga cikin alamomin tashin alkiyama kanana manzo Allah ya ce a ƙarshen zamani mutane za su daina sallama sai ga wanda suka sani kana ganin musulmi da alamarsa ta musulunci da komai amma tunda baka san shi ba za ka gaishe shi ba ba za ka yi masa sallama ba wannan abu ne mummuna da ka ga ɗan uwanka musulmi kai masa sallama in shi ma ya ganka ya yi maka sallama da haka annabi sallallahu alaihi wasallam a wani hadisi ya ce tahadu tahabu kuke yi wa junanku kyauta kyauta tana sa ƙauna kyauta tana sa ƙauna ba sai ka ɗauko wani gingirin abu mai girma ka bayar ba ko yaya bahaushe yana da karin magana da yake wai zo ka ci tuwo ya fi tuwon daɗi kuma shimfiɗar fuska ta fi shimfiɗar tabarma kaga duk waɗannan kalmomi ne da ke nuna hanyoyin da za a bi a samu ƙauna hanyoyin da za a samu son juna da kuma dukkanin cirewar wani ƙyashi sannan a ƙarshe abin da zan ci kama da shi musamman in muna so mu gyara matsaltsali waɗanda suka lalata ƙaunar juna a tsakaninmu to iyaye daga gidaje mazanmu da mata sai mun koma mun ɗauko tarbiyya da halayya irin ta iyayenmu na da ba zai yi duniya ta koma yadda take a da ba amma dai ana iya kwatanta wasu abubuwan na da don a rage matsaloli a da za ku tarar iyaye suna da tsari na ɗa na kowa ne. Idan aka ce ɗa na kowa, idan abin alheri ne za ka yi, za ka haɗa da ‘ya’yanka da ‘ya’yan ɗan uwanka. In abu ne na ladabtarwa za ka yi, za ka haɗa da ‘ya’yanka da ‘ya’yan ɗan uwanka. Wannan tsari tsari ne mai matuƙar kyau, kuma tsari ne wanda ya gina al’ummar mu ba ƙaramin gudunmawa ya bamu ga wajen ci gaba da ƙaunar juna. To amma da tafiya ta yi tafiya, sai kowa ya zama naka naka ne, nasa nasa ne, sai ka ga wa da ƙani uwa ɗaya uba ɗaya, amma wannan ba zai iya wa ɗan ƙaninsa faɗa ba, yana gudun ɓacin ran ubansa. Kuma abin takaici, waɗanda suke haifar da irin waɗannan matsaltsali sau da dama iyaye ne mata. Za ta zo ta ziga ana ƙin ɗanta, uwarku ɗaya ubanku ɗaya fa kai da ubansa tare ta ganku ciki ɗaya kuka fito, amma wai ta nuna cewa kai ƙin ɗan ɗan uwanka kake, to kai ma kuma sai ka yadda ana ƙin ɗanka, da haka sai ka ja naka shi ma ya ja naka. To abin takaicin shi ne, in ka riga shi mutuwa ba zai riƙe ‘ya’yanka ba, in ya riga ka mutuwa ba zai riƙe ‘ya’yanka ba. Sai ka ji yara sun tashi suna baban wani, shi ba babansa ba ne, ƙanin ubansa uwa ɗaya uba ɗaya, amma ba baba ba ne, sai dai baban wani, wanda da duk ba mu san wannan ba mu a ƙasarmu, a cikin al’ummarmu, kawai baba baba. Baka isa ka je wajen babanka ka ce wai baban wani ba, baba wani kawai, amma ba baban wani ba. To haka nan za ka tarar a iyayenmu na da, duk wanda yake da shekara 40 ko sama da haka ko ƙasa da haka da kaɗan, za ka tarar da cewa bai san faɗin kishiya da kishiya ba a ƙasar Hausa, babu shi. Amma fa ba ba a yi ba ne, amma ana yin sa ne da tsafta, ba a gani, ba a sani. Kishiyoyin na da in za su yi faɗan ma ba sa bari ‘ya’yansu su sani. To amma yau ba wai maganar kishiya ba, mace ce za ta tsayar da ‘ya’yanta mata, din da ‘ya’ya mata sun fi ɗaukar ziga, wani lokacin har da namijin ma in an samu lusari ta rinka gaya masa cewa wai yadda ta yi mata kaza ko ƙanwarta ta yi mata kaza, ka ga wai ɗa ya shiga faɗan uwarsa da yadda ko uwarsa da ƙanwarsa da ƙanwarta. Ina ruwanka? Ɗanki kina so ya albarka za ki cusa shi a wannan rigima, ina ruwanki? Ina ruwansa? To wasu matan ma za su zauna su zagi uban ‘ya’yan da ‘ya’yan, kin koya wa ‘ya’yanki zagin ubansu, faɗan da ke tsakaninki da babansu kin sa su a ciki, ya za su yi albarka? Wallahi ba za su yi albarka ba, saboda rigimar ta fi ƙarfinsu, ba ta su bacci. To matuƙar iyaye mata ba su ba da gudunmawa na fitar da abubuwa na son zuciya daga cikin tarbiyya ba, matuƙar iyaye maza ba su zama jajirtattu wajen yin jan ido da dawo da kwatankwacin abin da ya faru a da ba na tarbiyya ga ‘ya’yanmu na yanzu, to ko shakka babu muna cikin yanayin mummuna. Domin yanzu ba magana ba ce ma ta tuna ta musulmi da musulmi, magana ce ta ma ‘yan gida ɗaya ciki ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya. Al’amura sun lalace, zumunci ya lalace, tarbiyya ta lalace. Ubangiji subhanahu wa ta’ala kuma ya gaya mana illa da sharri da haɗarin lalata zumunci. فهل عصيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. الله يقول يا إيكم إن كبوا تقوف قرناء بنك تاتبات ظننشي دين ينكيشي فكتاني مكوما مموناتنا ننتنا جرمكو مكوما ما سئلوا أن ننسين وراء الله شي مكنسا قبل سن إن دسكدو تاء رايوه sannan kuma mummunan makoma a lahira tana nan tana jira. Allah ya yi alkawari, duk wanda ya sadar da zumunci zai sadar da shi da alkhairi, duk kuma wanda ya raba zumunci Allah maɗaukin sarki zai raba shi da alkhairi. Da haka ‘ya’yan uwa mu so junanmu, mu yi haƙuri da junanmu. Cewa za ka so ɗan uwanka baya nuna ba zai ɓata maka ba, cewa ɗan uwanka musulmi baya nuna ba zai ɓata maka ba. Ƙololuwa ‘yan uwantaka ta musulunci misalinta ya ƙare a kan sayyidina Abubakar da sayyidina Umar. Domin ka cire manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, ba wanda ya kai waɗannan mutane daraja a cikin wannan al'umma, amma suna samun saɓani, suna faɗa. Wata rana ma faɗa tsakanin Abubakar da Umar ya kaure a gaban Annabi, suka yi cacan baki, sai da Allah ya saukar da aya ya ja musu kunne kar a sake. Ya ayyuhallazina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajhari ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Kar ku sake daga murya a gaban Annabi. Sayyidina Abubakar yake ba da labari, yace wata rana saɓani ya shiga tsakaninmu da Umar, na gane ni ne na yi masa kuskure, ban yi daidai ba, na je har gidansa na ce ka yafe mun, Umar ya fusata ya bugo min kofa ya shige masa gida yake saurara ta. Abubakar ya taho wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya masa yace mai cin Allah mun yi fada da Umar ne masa ba daidai ba amma na nemi ya yake min yake saurara ta ya shiga gida yake tafiyar sa sai annabi ya fusata to shi kuma Umar yana shiga gida sai ya gane yayi kuskure ya za'i Abubakar da darajar sa yazo neman yafiya a wajena ni kuma in ki saurarar sa ya tafi gidan Abubakar bai sami Abubakar ba ya tabbatar din Abubakar ba gida yana wajen annabi sai taho wajen annabi yana zuwa wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yake saurara Umar ya rufe shi da fada yace Allah ya aiko ni duk kuka kini wannan mutumin ya so ni duk kuka rike min kudin ku kuka ince mako na wannan ya taimaka min duk kuka yi min kaza yayi min kaza amma ba za ku rangwanta masa ba ko janni annabi yanda yake shiga ba ta nan yake fita ba yana wa Umar fada sai da Abubakar da kansa ya tausaya wa Umar irin fadan da yaga annabi yake masa ya dawo yana cewa ya mu aikin Allah ni nayi masa ba daidai ba ni nayi masa ba daidai ba a tausafa masa to da haka imani da san juna baya nuna ba za a samu sabani ba amma in an samu sabanin ayi hakuri ba wuce ya ce wai harje da hakuri ma ana saba shi yasa annabi ya ba mu kaida yace al-mu'minu allazi yukhaliqu an-nas wa yasbiru ala azahum khairun wa ahabbu ila allahi min al-mu'min allazi la yukhaliqu an-nas wa la yasbiru ala azahum wa fi kulli khair mu'minin da yake zamantakewa da mutane su bata mai yayi hakuri su cutar da shi ya yafe shi ma ya cutar a yafe masa ya fi muminin da zai janye jikinsa ya ce ya daina hulɗa da kowa don ka a ɓata masa tare da cewa duk mumini akwai alheri a tare da shi wasu hujjojinsu na cewa ba za su ja ƴan uwansu a jiki ba za su yi kaza ba an ɓata musu yanzu idan ka shiga da yawa daga cikin ƴan kasuwanmu sai ka tara suna da yara ba musulmai ba me yasa ai musulman sun cuce su manya-manyan masu kamfanin nukanmu ba sa ɗaukar musulmi aiki me yasa saboda suna cinye musu lokuta a wajen sallah to kai kuma kawai dukiya ka zo tara amma babu budgetin sallah a cikin rayuwarka in kai baka fitar mata da lokaci ba za ta fitar wa da kanta akwai lokaci ka sani duk mutumin da zai samu taro ta sanadiyar ka ya je sallah sallar tasa kanta sai an cire maka kamasho a ciki saboda ai da abin da ya samu a jikinka ya samu abinci ya koshi ya samu energy din da ya je ya sallah to kai kana da lada a ciki amma mutumin da zai samu wani abu a jikinka ya je ya sha kwaya ya zagi Allah to ka sani nan ma akwai kamashanka tunda kana sani tunda ka ki wancan kaso wannan Allah ya nuna mana gaskiya ya ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya ya ba mu ikon nisanta ta ubangiji ya hada kanmu akan abin da yake so yadda da shi da yawa idan an ce hadin kai kaunar juna waɗansu suna ɗaukar cewa shi ne a dawo abin da suke so a lokacin da ake magana kaunar juna da san juna ba ina nufin ka dawo ka bar ra'ayina ko in dawo in bar ra'ayinka ba amma in gaskiya muke so shi ne mu adadin ra'ayoyinmu mu bi Allah ya ce annabi ya ce sannan a ƙarshe mu sani shi saɓani na ra'ayi saɓani na fahimtar rayuwa saɓani na hali ma na ɗan adam Allah maɗaukakin sarki ya ƙaddara shi a cikin ɗan adam ba makawa sai an same shi duk yadda musulmi ya kai da san musuluncinsa bai isa ya musuluntar da duniya ba saboda Allah bai ga damar ta musulunta duka ba duk yadda kafiri ya kai da ƙin musulmi bai isa ya nemi ido ya buɗe ido ya kasa ganinsu ba dole sai ya gan su dole ne ka rayu da wani yana da haƙuri wani mafaɗaci wani mai kyauta wani marowaci wani mugu wani mai tausayi haka Allah ya yi bayansa dole ka gansa haka to amma abinda ake so shine mu zama wayayyo tunda musuluncin nan ya hada mu akwai abin da ni ban isa in yi shi ni kadai ba kai ma baka isa ka yi shi kai kadai ba ƴan kungiyar ka ba isa su yi kadai ba ƴan kungiyar ta ba su isa su yi shi su kadai ba ƴan arewacin Najeriya musulmi ba su isa su yi su kadai ba ƴan kudancin Najeriya musulmi ba su isa su yi shi kadai ba amma idan muka zo a irin waɗannan abubuwan da ake buƙatar haɗuwar mu to mu tsaya mu haɗin da gaske tsakaninmu da Allah inda a ce musulmin Najeriya za su yi wani hubbasa irin wanda suka yi a 'yan shekarun baya akan abubuwan da suke tunkara wallahi da musulmi sun samu ci gaba sama da yadda muke tsammani a wannan ƙasa tamu to haka da dukkan kowane musulmi a matakinsa na rayuwa yanzu kun ga lokacin da guguwar shari'a ta zo mana rufe ido aka yi ba ɗan ɗariƙa ba ɗan izala ba ɗan wa duk shari'a muka haɗu ko ga wannan haɗuwar Allah ya kai mu ga gacin aka samu ɗabbaka shari'a a wasu jihohin Najeriya ba maganar musulmin bai rabe, ba maganar musulmin inyamuri, ba bahaushe, ba kanuri, ba bafulatani, duk aka haɗu kawai shari'a. Wannan haɗakar ba ƙaramin tasiri kai mana ba, domin kun sani inda ɗan izala ne kaɗai suka ce ai shari'a a Najeriya wallahi ba za a yi kuma ba su isa ba. In ɗan ɗariƙa ne kaɗai suka ce ai shari'a a Najeriya wallahi ba su isa ba kuma ba za a yi ba. Amma da shugabanninmu suka ga ta ko'ina mun haɗe musu kai sai an yi, dole suka dawo suka yi, dole suka dawo aka yi. To ina ma dai a ce a dukkan wasu abubuwa haka za mu rinsa yi. A unguwanninmu ne in babu tsaro mu haɗu, ba maganar ɗan ɗariƙa ɗan izala, duk unguwa ɗaya ce ɓarawo in ya zo baya ware gidan kowa, ko ina faɗa yake, to mu haɗu mu ja wannan aikin, mu haɗu mu kwashe kwatamanmu, mu haɗu mu kaza, mu haɗu mu kaza. To in irin waɗannan matsaloli na haɗaka suna taso mana, muna buge wancan saɓani, muna haɗuwa muna yin su duba zuwa ga asalin tushe, to in muna yin haka za mu samu nasara a cikin rayuwarmu. Sannan a ƙarshe mu sani cewa Allah subhanahu wa ta'ala yana tare da mu a lokacin da muka haɗa kai, amma ba ruwansa da mu a lokacin da muka rarraba. Yadullahi ma'al jama'a, kaza Allah ke hannun Allah kullum yana tare da jama'a in sun haɗa kansu. Wani tsoho ya zo zai mutu yake nuna wa ɗayansa alfarma da amfanin haɗin kai a aikace. Tsoho ne mai hikima, yana tsoron in ya mutu kada ƴaƴansa kansu ya rarrabu, sai ce kowa ya je ya yi min itace ƙwaya ɗaya. Kowa ya je ya ɗauko ƙatutuwar sanda ta itace ya kawo gabansa, sai ya ce ku haɗa, suka haɗa, ya ce ku ɗaure, suka ɗaure ya zama dami. Sai ya kalli babbansa ya ce ɗauki wannan damin itacen ka karya, yayyai ya kasa karyawa. Duk sauran suka kasa karyawa, sai ya ce to ku kwance, suka kwance, ya ce kowa ya ɗauki sanda ɗaiɗai, kowa ya ɗauki sandar da ya kawo, ya ce ku karya, sai suka karkarya. Ya ce to ina nuna muku a aikace, in kuka haɗu ba wanda ya isa ya karya ku, amma in kuka rabu duk ƙarfinku za a bi ku ɗaya bayan ɗaya a karya ku. Shi yasa Allah yake wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhab rihukum. In dai kuka bari saɓani da rarrabuwar kai ya yi tasiri a cikinku, to tsoronku zai fita daga zukatan maƙiyanku, kuma cikin sauƙi za a bi a gama da ku. Allah maɗaukakin sarki ya haɗa kanmu akan abin da yake so ya yarda da shi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi. Da yawa daga cikin tambayoyin ba su shafi abin da muka yi magana a kai ba, ko da suna da muhimmanci. To da haka duba zuwa ga wannan, mun ciccire tambayoyin da ba su da alaƙa da abin da muka tattauna a kai kai tsaye, saboda ni ƙoƙari mu ne cimma lokaci ga shi har an fara kiran sallah. Da haka waɗanda suka ji ba amsa tambayoyinsu ba irin waɗannan ne, sai su yi haƙuri, sai dai kuma in mun haɗu a wani waje ko wasu da yawa daga cikinsu ma mun amsa su, amma a wasu karatuttukan da ba wannan ba. Mai tambaya ta farko a nan ya ce assalamu alaikum, Allah ya ƙara wa malin lafiya da kuma imani, Allah ya ƙare mu baki ɗaya. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Ya ce malin tambaya ta ita ce mun samu saɓani da wani abokina, kuma bayan kwana biyu sai na nemi mu daidaita, amma sai ya ƙi hakan. Amma idan na same shi a gurin a guri na kan yi masa sallama, sai dai baya amsawa. To a irin wannan yanayi, duk mutumin da suka samu saɓani da ƴan uwansa, idan wanda ya maka ba daidai ɗin ba ya zo ya nemi ku daidaita, ka yafe masa, wajibi ne a kanka ka daidaita da shi kuma ka yafe masa. Sai dai ba dole ba ne ka dawo ka ci gaba da mu'amala da shi irin ta da, amma dai ka yafe mai, abin ya wuce, ka yi haƙuri, to wannan wajibi ne a kanka. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce duk wanda ɗan uwansa ya nemi ya yafe masa, bai yafe masa ba, to ya yi laifi. Sannan idan ya maka sallama kuma ka ki amsawa, to Allah zai sa mala'iku su amsa masa, wanda kuma mala'iku sun fi ka daraja a wajen Allah. Da haka a irin wannan lokaci ya kamata mutane su gane shi daman ɗan adam ba a yi shi ba zai yi kuskure, ba zai yi kuskure. Sai dai wanda ya fi cikin masu kuskure shi ne wanda in ya yi kuskure ya gane ya yi kuskure, zai dawo kuma ya nemi a yafe masa. Wannan shi ne cikakken mutum. Da haka mu yafe wa junanmu, domin mu ma muna son Allah ya yafe mana. Shi ne Allah ya ce wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum wallahu ghafurur rahim. Kuma ku yi wa junanku abuwa, ku yafe wa ƴan uwanku, ba ku san kuma Allah ya muku abuwa ne ya yafe muku? Wannan yi wa Allah laifin da ya fi wanda ƴan uwanmu suke mana. Da haka kuma muna son shi ma ya yafe mana, to in mun yafe wa ƴan uwanmu shi ma zai yafe mana. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama.
Mm.
mai tambaya ta gaba yake tambaya ta ita ce bayan yayi sallama idan wani mutum da baya cikin musulmi sai ya musulunta wato a yayin da ya yi kuskure sai ka ji an ce ku rabu da shi dama tubabbe ne to yana daga cikin abubuwan da suke haifar da rarrabuwan kan al'umma na farko za ka tara kowace al'umma kowace ƙabila kowaɗanne mutane suna da ƙanƙamin waɗanda ba su ba musulunci kawai shi yake zuwa in yi tasiri da ilimi ya goge wannan za ku ga hatta a da yanzu abin ya ɗan ragu wasu ƙabilun ba sa yi aure da wasu ƙabilun kai wani lokaci ma za ka samu ƙabila ɗaya ce amma masu wata sana'a ba sa auratayya da masu wata sana'a kamar ka samu Fulani ba sa aurawa da mahauta 'ya'yansu ko ka samu makamancin dai haka yana faruwa wani lokaci har ka samu akwai waɗansu sunaye da wasu ƙabilu suke gaya waɗanda ba su ba kamar bare-bare su ce da Bahaushe Abno kamar Fulani su ce da Bahaushe Kaɗo ko duk wanda bai Baba Fulatani ba to kamar yadda shi kuma Bahaushe yakan kira duk sauran ƙabilun Najeriya ce musu ƙabila alhalin shi ma ƙabila ne to ilimi shi yake ware wannan abin da kuma yadda addini ya yi tasiri a zuciyarka magana cewa wani in ya musulunta a ce da shi tubabbe kuma da nufin aibatawa wannan yana daga cikin jahilci ko shakka babu in ba da nufin aibatawa ba ne ba laifi ba ne domin daman shi musulunci tuba ne annabi sallallahu alaihi wasallama da kansa Allah ya kira shi da tubabbe wanda ya tuba sahabbai ma an kira su da tubabbu wanda suka tuba a cikin ayat suratu Hud Allah ya ce fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tabagaw ka tsayu a kan turba miƙaƙƙiya da kai da wanda suka tuba tare da kai da haka in ka ce wa mutumin da ya musulunta ya tuba tubabbe in ba da nufin cin mutunci ba ne da aibatawa ba laifi ba ne saboda shi musulunta shi ne mafi girman tuban da za a yi wa Allah kamar yadda ƙin musuluncin kuma shi ne mafi girman laifin da za a yi wa Allah to amma idan kuma mutum ya musulunta kuma daga baya ya yi ba daidai ba sai ake tuno baya ake cewa ku rabu da shi damun tubabbe ne to wannan aibi ne ga wanda yake yin wannan abu ba daidai ba ne ba balma shi mutumin da ya musulunta ayyukan da ya yi duk na laifi a baya lada suke komawa shi yasa malaman musulunci suka ce an kasa tantance wa ya fi falala a wajen Allah wanda aka haife shi a musulunci ko wanda ya shigo wanda waɗansu malaman sun ce wanda suka shigo su suka fi falala yanzu kaga Abubakar ai ba a musulunci aka haife shi ba Umar ba a musulunci aka haife shi ba a Usman Aliyu duk sahabbai ba a musulunci aka haife su ba waɗannan manyan musulunta suka yi to yanzu ka ce darajar su ɗaya take da su irin Abdullahi wanda su haifansu aka yi irin su Hassan da Husaini wanda a musulunci aka haife su ai ba za ma ka haɗa ba aya a cikin suratul furqan ubangiji subhanahu wataala ya ce wallazina la yad'una ma allahi ilahan akhar wala yaqtuluna an-nafsa allati harama allahu illa bil haqq wala yaznun wa man yaf'al dhalika yalqa asama yudha'af lahu al'adhab yawm al-qiyamati wa yakhlud fihi muhana illa man taba wa amana wa 'amila salihan fa ulaika yubaddilu allahu sayyi'atihim hasanat wa kana allahu ghafurar rahima Allah da ya faɗi tarihin muminan ƙwarai sai ya ce sai kuma waɗanda su ba a musuluncin aka haife su ba duk waɗannan abubuwan da muka faɗa sun yi amma daga baya sun tuba to laifuffukansu za mu mai da su su zama kyawawan ayyuka sayyidina Umar ya yi shirka kafin ya zo ya musulunta sun sha giya kafin su musulunta sun yi abubuwa da yawa amma daga baya suka zo suka tuba sai Allah ya ce irin wannan za mu musanya musu munanan ayyukan su koma lada kaga kenan ba kamata ya ka aibanta musu ba ma kamata ya ma ka yaba musu su abin da suka yi a da kai kake kallon sa laifi su a wajen Allah ya riga ya maida su ma ne lada ba laifi ba ne ya tabbata cikin hadisin Bukhari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake tajiduna an-nasa ma'adin khiyaruhum fil jahiliyya khiyaruhum fil islam idha faqihu mutane da kuke ganin sunnan kamar ma'adani ne ma'adani inda ake aje waɗansu albarkatun ƙasa kamar inda zinari yake ko gold yake ko diamond ko petrol ko sauransu sai annabi yace bari ku ga fiyayyun mutane a cikin jahiliyya su suke zamowa fiyayyu a musulunci in suka fahimci addini Umar ko a cikin kafirai lokacin da bai musulunta ba gwarzo ne da kuma yazo ya shiga musuluncin ya sake zama gwarzo to da haka shi wani lokaci kamar da sayyidina Umar yake faɗa galibin waɗanda suka fara rawar kai da rawar kafa a musulunci wanda suka same shi a sauki aka haife su a ciki amma mu da muka ɗanɗani jahiliyya muka ɗanɗani musulunci mu muka san daɗin biyan ko muka san daɗin ɗayan saboda mun sha wahalar ɗayan da haka dai ya'yan uwa mu daina aibanta wa junanmu akan wasu laifuffuka in sun riga sun wuce domin Allah da kansa ya ce afallahu amma salaf wa man aada fa yantaqimullahu min wallahu azizun zu intiqam in abu ya riga ya wuce ba ka aibanta wa mutum da shi in ku ka aibanta masa da shi za ka iya zama mai laifi a wajen Allah domin ubangiji subhanahu wataala ya ce wala talmizu anfusakum kada ku aibanta wa junanku wata rana wata mata ta yi zina a Madina Ghamidiyya ba kama ta aka yi ba komai ba ita da kanta ta kawo kanta gaban annabi da ciki a cikinta na zina ta ce ya ma'aikin Allah na yi zina ka wanke ni ma'ana a yi mata haddi a kashe ta annabi ya ce je ki sai kin haihu ta je ta haihu ta zo da ɗanyen goyonta da kanta ta kawo kanta annabi bai sa a je a ga gidansu ba ko wani abu da kanta ya bata ya ce je ki sai kin haihu da ta zo ta haihu da ɗanyen goyo annabi ya ce sake komawa sai kin yaye ta yaye ta dawo ya ce je ki sai kin samu a cikin ƴan uwanki wanda zai riƙe miki ɗan ta zo da wani ɗan uwanta ta ce gashi ya yi alƙawari in na mutu zai kulan min da ɗan sannan annabi ya ce aje a jefe ta da aka je aka jefe ta wajen jifan nata jininta ya faffallatsa a jikin wasu sahabbai sai suka zo suna kashi kalli jinin mazinaciya annabi ya ce kuke aibanta mata bayan ta tuba laqad tabat tawbatan law wuzi'at ala 70 min ahli almadinati la wasi'atuhum yace wallahi yanzu a wajen Allah ba wai ita ba za ka iya shigar da mutum 70 irin ku aljanna da haka shi Allah in abu ya wuce a wajensa ya wuce in ka tuba ka tuba in dai da gaske ka tuba to kuwa ya za'a Allah ya yafi abu kai kuma ka zo kana ta da shi ko kana magana akan ka za ka fada cikin rami da halaka wanda baka sani ba da haka ba a aibata wa mutum da wani abu da yayi a baya wanda ya riga ya tuba game da shi tambaya ta gaba mai tambaya ya ce wasu mutanen idan kai musu sallama ba sa amsawa sai nake jin kamar na daina yin sallama shine nake neman shawarar mallam akan haka ba a daina wa shi aikin alheri in kana yi kamar yadda annabi ya faɗa duk mutumin da kai masa sallama da gangan ya ki amsa Allah zai sa mala'iku su amsa maka kaga kai ɗaukaka kake samu lada kake samu shi kuma ƙasa yake yi da haka ya'yan uwa dai mu gane cewa sallama alkhairi ce in an mana mu amsa yin sallama ba dole bane amma amsa ta dole ne shi in bai maka sallama ba bai laifi ba amma kai da aka yi kake amsawa kai kai laifi tunda Allah ya ce fa idza hujitum bi tahiyatin fa hayyu bi ahsana minha aw rudduha da haka malamai suka ce amsa sallama umarni ne na Allah yin sallama kuma ganin dama ne Allah yake ayi tare da cewa akwai alfalu mai tarin yawa ga wanda yake yin sallama mai tambaya ta gaba yake assalamu alaikum malam wace iriyar mu'amala ya kamata musulmi ahlus sunna yayi tsakaninsa da ƴan shi'a haka mai tambayar ya ce to Allah ya ba mu ka'ida gamammiya da duk wanda ba musulmi ba ta yadda za mu mu'amalance shi abinda ya sa na ce duk wanda ba musulmi ba saboda akwai matakin da su ƴan shi'a suke iya kaiwa su zama ba musulmi ba akwai kuma matakin da bai kai su zuwa ga fita daga musulunci ba daga cikin matakan da suke iya fitar da ɗan shi'a daga musulunci ya ji cewa Qur'ani bai cika ba kamar yadda wata aƙida ce daga cikin aƙidunsu waɗansunsu ma ba su san da ita ba amma littattafansu sun rubuta haka akwai wani malaminsu sunansa At-Tusi At-Tabarsi ya yi littafi sunansa Faslul Khitab fi Ithbati Tahrif Kitab Rabbil Arda rarra bi magana don tabbatar da cewa littafin Allah an canja shi ma'ana yana nufin Qur'ani bai cika ba an ciccire wasu surori an kakkara wasu. To wannan aqidar ita kanta in ka kalle ta kafirci ce, domin ƙaryata Allah ne. Allah ya ce shi zai kare Qur'ani, kuma ka ce an canja, ma'ana ka ce baka kare ba, ko maganar da ka faɗa ta cewa ka kare ƙarya ce. To wannan shi ne abin kallo ɗin. Sannan duk ɗan shi'an da ya zargi na Aisha da ta yi zina shi ma ya kafirta. Saboda me? Saboda Qur'ani ya ce ba ta yi ba, kai kuma sai ka ce ta yi. Yanzu maganar ba da Aisha kake ba, fa da wa kake? Da Allah ake magana yanzu. To haka nan duk ɗan shi'an da ya ce sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam, musamman abubakar kafiri ne, to wannan ko shakka babu shi ma kafiri ne. Me yasa malamai suka ware abubakar? Suka ce saboda abubakar yana da wata daraja ta daban akan sauran sahabbai. Duk ƙur'ani daga fatiha zuwa nasi ba wani sahabin da aka nassanta cewa shi sahabi ne sai abubakar. Sauran a sunna maganganun sahabbantakar su ta zo, amma shi abubakar har a ƙur'ani. Ubangiji madaukin sarki ya faɗa a ayatul suratul tauba, illa tansuruhu faqad nasarahu Allahu id akhrajahu alladhina kafaru thaniya ithnayn idh huma fil ghari idh yaqulu li sahibihi ana abubakar ake nufi. To kaga tunda Allah ya ce masa sahabi, kai kuma kai inkari, to wannan shine maganar dubba wai tsakaninka da abubakar bace, ita ma tsakaninka ne yanzu da Allah. Ya ce eh, ka ce a'a. Shi kuma Allah ja da shi kafirci ne qaulan wahidan. To ire-iren waɗannan aqidu na ɗan shi'a, duk ɗan shi'ar da ya kai da yadda da su, to ya zama kafiri. To mu'amalar mu tsakaninmu da shi irin mu'amala ce ta tsakaninmu da kafiri. To shi kafiri wace irin mu'amala Allah ya ce ni da shi? Shi ne in baya fito na fito da mu, mu yi mu'amalar yau da kullum da shi. Za mu iya siya a wajensa, zai iya siya a wajenmu. Za mu iya masa yarinta, in yana da kuɗi a matsayin yara na kasuwa shi ma zai iya mana. Za mu iya masa wasu ayyuka na yau da gobe shi ma zai iya mana. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin yaransa masu yi masa aiki a gidansa har da Yahudawa, masu yi masa wanki, masu kulan masa da wasu abubuwa na gida. Anas ibn Malik ya ce wata rana wani yaro mai yiwa annabi aiki ya kwanta rashin lafiya ba Yahude ne, annabi ya tashi da ƙafarsa ya tafi har unguwar Yahudawa ya je duba yaran. Da annabi ya je sai ya zauna a gefen fulan yaran, ga baban yaran ga annabi ga su Anas ɗan rakiya. Sai annabi ya kalli yaron ya ce da shi aslim ka musulunta. Sai uban ya kalli babansa yana tsoro, sai baban ya ce da shi aɓai abal ƙasu, ba abin da baban alƙasim ya gaya maka. Take sai yaron ya furta kalmar shahada, sai manzo Allah ya fito yana murna yana fara'a yana alhamdulillahi allazi anqadhahu minan nar, godiya ta tabbata ga Allah da ya kwato shi daga wuta. To kaga irin waɗannan mu'amalolin ana iya yi da wanda ba musulmi ba. Manzo Allah ya bar duniya wani ba Yahudi yana bin sa bashi, saboda yana cin bashi har a wajen Yahudawa. Wata rana annabi babu abinci a gidansa, ya je wajen wani ba Yahudi ya ce ba ni rancen abinci, shi kuma mai sai da abinci ne. Ya ce ni kuma ba zan baka ba sai ka bani jingina. Sai annabi ya ɗauko rigarsa sai ya bashi, sai shi kuma ya bashi har sai ya je aka ci a gida. To har annabi ya bar duniya bai biya wannan bashin ya karɓo rigarsa ba. Daga baya ba Yahudin ya zo wajen sahabbai ya ce ga ku biya ni bashin, ina bin annabin ku bashi ku biya ni. Suka ce me shaida? Sai ya ce ga rigarsa a wajena. Suka tabbatar wannan rigar an san ta annabi ce, ba ku yadda za a yi ta shiga hannun ba Yahudi in ba wata hulɗa ta shiga tsakaninsu ba. Sai yake cewa to abinci ya ranta a wajena kunji-kunji kwano kaza. Sayyidina Abubakar ya fitar da kuɗin ya biya, ya karɓo rigar kuma ya bawa dangin annabi su Abbas, ya ce ku riƙe a wajenku. To irin waɗannan mu'amalolin na yau da gobe annabi yana yi da Yahudawa. Shi yasa Allah yake la yanhaakum Allahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim inna Allaha yuhibbul muqsitin innama yanhaakum Allahu 'anil ladzina qatalukum fid-din wa akhrajukum min diyarikum wa dhaharu 'ala israjikum an tawallawhum. An gane ku? Ma'ana Allah bai hana mu mu mu'amala ta yau da kullun da ire-iren waɗannan mutane ba. Da haka shi ma dan shi'a, ko da shi'arsa ta kai shi ga kafirci, ba laifi bane ka tsaya a wajensa, ba laifi bane ka siyan masa, ba laifi bane kai masa gyara in kai mai gyara ne ya zo neman a yi masa gyara, ba laifi bane shi ma ya yi maka mu'amala da yake yau da gobe, wannan ba laifi bane ba. Sai dai kada a yi mu'amalar mai zurfi wacce za ta kai amintaka da amana, domin Allah ya ce la yattakhidhul mu'minuna alkafirina awliya'a min dunil mu'minin wa man yaf'al dhalika falaysa minallahi fi shay'in illa an tattaqu minhum tuqa wa yuhadhdhirukum Allahu nafsahu wa ila Allahi al-masir. kuma Allah yake ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunukum khabala ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidhul yahuda wan nasara awliya ba'dhum awliya ba'd wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum inna allaha la yahdi alqawma adh-dhalimin wadannan ayoyin da ire-iren su su suke nuna amintaka ta kusa-kusa ta kudda ku ta rufe kofa ba a yi da wanda ba musulmi ba ka samu wata kirista tana dafawa wani musulmi abinci har ya ci dan shi a gida kadai to wannan akwai illa ko kuma a ma'aikatarka ko a kamfaninka na musulmi a matsayinka na musulmi sakataranka kuma ya zama ba musulmi ba wanda aikin sakataranci aiki ne na sirri mai matukar muhimmanci kuma amma in a gwamnati ce hadaka to wannan daban aikin ba naka bane aiki na kasa ne zai iya yiwa musulmi ya zama shine shugaba sakatare kuma ba musulmi ba ko shugaba ba musulmi ba sakatare kuma ya zama musulmi wannan da ba amma a ma'aikatarka ta kai kadai a matsayinka na musulmi ko a gidanka kai kadai a matsayinka na musulmi a samu wasu ayyuka masu matukar muhimmanci da hadari kuma ba musulmi yake yi maka su ba to ka sani kana jefa kanka cikin bala'i za ka wayi gari sun yi maka fafa lolo ko makamancin haka Allah ya kiyaye wannan ita ce takarda
da na kan fara wannan tsiya ya zan ta kan mun san ka wani arko aka
to dan uwa yana tunatar da ni game da auratayya da kuma maganar yanka da makamancin haka asali shi yanka musulmi shi yake yi domin a wajen yanka ana so a ambaci sunan Allah Allah madaukakin sarki ya hana a ci dukkan wata dabbar da aka yanka ba da sunan Allah ba wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alayhi wa innahu la fisk ubangiji madaukakin sarki ce kada ku ci dabbar da aka yanka ba da sunan Allah ba wannan fasikanci ne to amma mutumin da ya je wani gari sai ya tarar da nama bai san waye yanka ba ko da garin nan na arna ne gabaki daya annabi ya ba da damar ayi bismillah a ci sahabbai sun ce muna zuwa kasashen arna a can da dan kasuwanci ko dan wasu hulɗoɗi na rayuwa sai mu tarar da nama ya zami da shi sai manzo Allah ya ce sammullaha wa kulu ku yi bismillah kawai ku ci to wannan kenan maganar auratayya addinin musulunci yayi magana akan mu'amalar aure tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba musulmi yana iya auren wacce ba musulma ba ita ma da sharuɗa sharuɗan shine ta zama kamanniya ba wacce ba ta da kaman kai ba domin ubangiji madaukakin sarki ya ce alayhi wa hilal lakum at-tayyibat wa ta'amu alladhina utul kitaba hilal lakum wa ta'amukum hilal lahum wal muhsanatu minal mu'minat wal muhsanatu minal ladhina utul kitaba min qablikum idha ataytumuhunna ujurahunna muhsinina ghayra musafihin wa la muttakhidhi aqdan Allah yake a yau mun halatta muku dukkan dangin datsada abincin wadanda ba musulmi ba halal ne gare ku abincin ku kuma halal ne gare su saboda a samu saukin zamantakewa musulmi zai iya zuwa restaurant na ba musulmai bai ci abinci su ma za su iya zuwa namu su ci abinci sai Allah ya ce wal muhsanatu minal mu'minat kuma ya halatta ka auri kamanniyar mace mu'mina wal muhsanatu minal ladina utul kitab kuma ya halatta ka auri kamanniyar mace cikin ahlul kitabi ahlul kitab ko dai yahudawa ko nasara banda maguzawa in an ce ahlul kitab ana nufin dukkanin waɗansu masu bautawa Allah da addinin da aka saukar a sama a da kaga addinin annabi Isa daga sama aka saukar da shi duk da lokacin sa ya wuce addinin annabi Musa daga sama aka saukar da shi duk da lokacin sa ya wuce amma maguzanci bautar rana bautar wuta wannan ba daga sama aka saukar da su ba in adam ne suka kirkirar wa kansu to masu wannan addinin su ba a auren su kuma ba a cin abincin su me yasa aka ce a ci abincin waɗancan saboda waɗancan in dai suna kan asalin addinin su to za ku ga da yawa daga cikin abubuwan da addinin su ya koyar mu ma addinin mu ya koyar mun yi tarayya da su abubuwa da yawa yanzu yanka dabba da sunan Allah su ma a addinin su akwai haka a kiristanci akwai a yahudanci akwai an gane ko to haka nan kamewa ga buran zina yahudanci bai yadda da zina ba kiristanci ma bai yadda da zina ba haka mu ma musulunci to wannan yasa aka ce waɗannan mu'amalolin mu yi da su amma waɗancan kan mu yi da su su ma guzawa ba su da wata ka'ida a rayuwa kawai sai son zuciyarsu da haka shi yasa addinin musulunci bai yadda da hulɗan mu tai ƙarfi da su irin yadda ya yadda da waɗancan ba to bisa ga wannan zamu yi kiyasin haɗin shi a wajen auratayya da wajen cin nama tunda misali idan ta kai yan shi'a su ma sun bar musulunci sun yi ridda sun zama kafirai kenan to shin kafiran na wani irin bangare za mu musu hukunci abin da yake adalci shine mu musu hukunci da kafirai irin na ahlul kitab sun yadda da wasu abubuwa na addini ba su yadda da wasu ba domin yan shi'a akwai abubuwan da yadda musulmi suka yadda da su su ma haka suka yadda da shi amma akwai abubuwan da mun saba da su 100%. To irin wannan kamar su tafi kama da ta kiristoci ko kama irin ta yahudawa abin nufi za mu iya cin abincinsu za mu iya cin yankansu sannan kuma za mu iya auren matansu amma su ba za su auri namu ba domin da yahude ba a yadda ya auri musulma ba da nasari ba a yadda ya auri musulma ba amma shi musulmi an yadda ya auri ba yahudi ya auri ba nasariya me hikima saboda asali abinda musulunci yake dubawa shine namiji shi ke da tasiri akan mace a mafi yawan lokaci in dai namijin nan da gaske namiji ne zaka fara shi yake da tasirin juya matarsa abinda yake yi na addini shi za ta yi abinda yake akai na addini shi ƴaƴansa za su to amma idan a wasu lokuta aka yi rashin sa'a ne sai ka samu kuma mace ta fi namiji karfi wanda kuma wannan shine abin gudu zaka shi yasa ba a yadda ba su kiristoci ko yahudawa su auri matan mu amma an yadda mu mu auri nasu saboda kokarin mu ribato su mu jawo su su ko dan gudun kada su ja namu su ribace su wallahu a'lam.